إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanwa masu albarka maza da mata, muna yi mana barka da haduwa a wannan masallaci da ke cibiyar Mutadarul Harith Salafiyya kafin Malam Muhammad Awwal Albani Lariya, Allah Ubangiji ya shiga shi da rahma. A yanzu da muke magana, muna safiyar Lahadi ne, 10 ga watan Jumadil Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 4 ga watan Disamba shekarar Bature 2022. Mun haɗu ne domin wato haɗuwa da babban malaminmu Professor Ahmad Murtaza daga jami'a, wanda zai gabatar mana da lecture ko muhabara kamar yadda sanarwa ya gabata game da kuɗin lantarki, menene wannan ainihin wato tsari da kuma mahanga addinin musulunci. A cikin wannan taro mai albarka akwai manyan baki waɗanda suka kawo mana ainihin wato ziyara domin halartar wannan muhabara. Da farko akwai ƙungiyar wato Charitable Foundation, wanda Allah cikin ikonsa sanadiyan haɗaka da muka yi da su shine muka samu damar gayyatar malam. To akwai malami da yake ainihin wato jagoran mu ta wannan bangare, Professor Suleiman Abdullahi Karwai daga Jami'ar Ahmadu Bello a nan Zaria a bangaren Business Administration. Allah gafarta malam Khalil Tafabbal. Tare da malam akwai malaminmu har ila yau kuma uba gare mu, Professor Abu Abdulsamad, wanda shi ma yana cikin wannan taro. Alagawa sawalan sa da tafadar. Har ila yau wannan taro namu ya samu wato albarkatuwa na Professor Ahmad, shi ma daga Bayero Ahmad Bello University a nan Kongo, shi ma yana cikinmu. Malam Awwal Ahmad, Professor Awwal Ahmad, malaminmu uba gare mu. Allah gafarta malam Khalil Tafabbal. Baya ga wannan akwai shi mai masaukin baki wato director na wannan cibiya gaba daya, Professor Abdulghani Abdulrafi Abdulghani. Arkawo tawalan kula tafabba.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Har ila yau daga cikin waɗanda ainihin wato suka halarci wannan waje akwai Professor Jamil, wanda shi ma jagora ne a wannan cibiya namu, yana daga cikin members na Board of Directors. Professor Jamil daga Jami'ar Ahmadu Bello, falyatafaddal. Sannan sai coordinator namu al-munassib na wannan cibiya, Dr. Kadir Abubakar Amin Afzar, wanda shi ne shugaban ɓangaren da'awa, wanda kuma a ƙarƙashin wannan ofishin nasa aka tsara waɗannan muhadarori kamar yadda ainihin wato muke ganin suke gudanuwa. Kafin mu ainihin wato koma zuwa ga Professor Ahmad Murtaza now, wanda shi zai gabatar mana da maƙala, za mu ainihin wato fara sauraron Professor Suleiman Abdullahi Karwai wanda zai gabatar mana da takaitaccen jawabai na ɗan mintuna game da menene tarihin kuɗi ma gaba ɗaya, sannan kuma menene ainihin wato wannan maudu'i da malam zai gabatar mana zai ainihin wato fuskanta a cikin wannan lecture ɗin da za mu ji insha Allah. Da haka kai tsaye za mu tafi zuwa ga prof Alagawa Salam Kuriya. Tafaddal mashkura.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To gaskiya kin da aka bani yana da dan nauyi ne, bi za ku ji muryata tana karrawa saboda hannuna na dama ga malami na na boko shi ya kyankashe ni a matsayina na dakta da professor, hannuna na dama ga malami na na addinin musulunci. Saboda haka kun ji muryana tana dan rawa, kar a yi mamaki. A gurguje abinda sa muka ce ya kamata dan ba da tarihin shi kuɗi kansa, saboda marhalolin da kuɗi ya bi shi ne har muka zo wannan kuɗi da ake ce mar cryptocracy ko kuma cryptocurrency. Na farko dai kamar inda duk muka sani akwai malamai wanda har yau suna ganin cewa wannan naira da muke kashewa babu zakka a kanta kuma babu riba a kanta. Har yau akwai malaman da ana nan ana ta kibaɗi da su, saboda su ganin da suke yi cewa ita wannan naira ba kuɗi ba ce. To idan ka bi wannan tarihin shi ne za ka ga wataƙila kuskurarsu. Na farko dai kamar duk inda muka sani akwai abin da ake ce mar commodity money, waton kuɗi na gaske shi ne gold da silver, الذهب والفضة. wannan da shi ne kuɗi duk duniya. Mu nan Najeriya lokacin da ake muna mulkin mallaka daga Ingila ake kawo sisin gold, wanda suke ɗan samari iri na haka kila za su sani. Idan ni yanzu mahaifiyata tana da wannan sisin gold ɗin, har yanzu tana da shi, ko da yake jikokinta sun mata wayo sun ɗan kwakwashe waɗansu sun je sun siyar. To wannan da shi ne kuɗi, shi ne ake ce mar commodity money. To lokacin da tafiya ta yi tafiya ya zama cewa su gold ɗin nan suna da nauyi, kuma ya zama cewa ana tafiya ƙasashe ana kasuwanci, sai a ga cewa to me zai sa ba za a samu wani abu da bai da nauyi ba wanda za ka ɗauka ka yi tafiya da shi, ka je ku ciniki ka ba mutum. Idan ka ba shi lokacin da yake son kuɗin gaske, sai ya je sai ya ba da wannan takarda da ka ba shi, sai a ba shi gold. Ina fata an gane. To wannan shi ne aka fara ce mar promissory note, shi ne kuma ake ce mar representative money. Kun ga to ke fitar kaina daga commodity money wanda yake shi ne gold da silver, الذهب والفضة. yanzu kuma aka komo representative money wanda shine promissory note. Zaka je ka ba mutum takarda ya baka abin da kake so, amma shi ba wannan fa takardan bane, kuɗi a wajensa. In yana son kuɗi zai je ya ba da wannan takarda, inda kake da wannan kuɗi ka ajiye sai a karɓo. To lokacin kuma bursimeti, wanda suke yan samari kamar ni sun san bursimeti, tsofaffi ne ba za su sani ba. To su lokacin gursimeti su ne kamar banki gold mint. To su ne za ka je ka ajiye kuɗinka a wajen, sai ya baka wannan shi promissory note ɗin, sai ka je kai kasuwanci. Idan wanda kuka kasuwanci yana son kuɗi, sai ya zo ya ba shi, sai shi ya ba shi gold. To da aka yaƙin duniya ya zama Turawa sun kashe kansu ba iyaka, ya zama ita America wayo kai sai da yaki ne kutan zuwa karshe sai ta shiga sai zama kaman ita ta ci galaba to saboda haka sai zama cewa turawa suna bin America sai abin da tace sai America tace to yanzu abin da za a yi wannan abin da taro gol din nan ana ajewa a banki tunda yanzu abuwa sun yawa kuma ya zama cewa yanzu abin da zai zama cewa wannan representative money din ya zama dola ne kudin su to saboda haka sai zama cewa duk gol da ku je ku ajiye sai America da ba ku dola sai ku je a tada sai zama duk duniya dola kamar da yanzu da muka sani duk duniya sai zama ita ake amfani da ita sai zo su samu Saudi Arabia lokaci ta ko ina mai tace to ita ma in tana son zaman lafiya ya zama cewa duk man da za ta siyar ba da kuɗin ta za ta siyar ba da dola za ta siyar to saboda haka sai zama ga baki ɗaya tattalin arzikin duniya na hannun America tunda duk duniya da kuɗin ta ake abin nan sarrafa abubuwa to da bai fara nisa sai shugaban Faransa ya ce kai anya America tana da gold din da duk ake biya dololin nan da ake ta karɓa a duniya sai takka da duk dololinsa sai ji America ya ce to shi a baki gold ɗinka to dole ne fa babu hitan da zai kafa America ba ta da gold din da za ta biya to lokacin Nixon president Nixon shi ne shugaban America sai isdarin hukumi ya ya fito da decree cewa daga yau ba wanda ya isa ya ce ya ba da dola a bashi dola yanzu dola ita ce kuɗi ina fata an gane to daga nan kun ga da muka ce muna da commodity money sharaqaina ila mene representative money to sai kuma muka koma abin da ake kira fiat money kuɗin Allah na Allah ya isa ba inda za ka yi yanzu ya koma kuɗi shine ana cewar ko fiat ko fiduciary money to da aka yi wannan sai zama to tunda dola ta riga ta bazu duk duniya ba inda za a yi to sai zama kowace ƙasa ita ma sai ta juya daga wannan kuɗin na gold sai suka koma wannan fiat money na fata da an fahimce ni to daga nan shine daga ƙwandaloli na kuɗi coin sai aka koma kuɗi na takarda duk duniya to wannan shine ake cewa fiat money to sai zama cewa daga kuɗi na gaske sai muka zo kuɗi na takarda kuma ya zama duk duniya shine kuɗi ake amfani da shi to kamar ɗan uwa da suke cewa wannan kuɗin ba kuɗi bane to sai ka tambaye su me kuɗi saboda duk abin da ya cika abu biyu shi ake cewa kuɗi na farko abu ya zama legal tender watan kuɗi wanda gwamnatin wajen ta yarda da shi shine ake cewa legal tender to abu na biyu kuma shine kuma ya zama medium of exchange ya zama ni da kai kowa da kowa da cewa da shi za ta sarrafa abubuwa na kuɗi misali yanzu idan mutane suka ci kuɗi ko da legal tender ne to ba zai amfani ba yanzu misali kuɗin Ghana a legal tender ne tunda gwamnati ta da shi amma idan ka zo ka ci gada a waje na ka bani kuɗin Ghana zan karba ba zan karba ba to kaga bai cika wannan sharadin na biyu ba to idan kuɗi ya cika wannan sharadi guda biyu wannan rukunin guda biyu to ya zama kuɗi ko da ko ne ina fata an gane to daga wannan yanzu fiat money to sai muka shiga kuma marhala ta hudu shine abin da ake cewa cryptocurrency kuɗi wanda yake ba ka ganin sa da ido sai dai ka shiga yanar gizo nan ne za ka gan shi to shi wannan kuɗin yana da mushiyoyi guda uku alhamdulillahi malamina zai magana bayani wanda insha Allah zai gansar da kowa mu a Najeriya mushkilarsa ta farko shine wannan mushkila ta legal tender gwamnatin Najeriya ba ta yarda da wannan kuɗin ba wato na ce gwamnatin tarayya ana nufi Central Bank of Nigeria. Duk wani abu na kuɗi wannan banki shi ne yake da hurumin da zai ce ko a yi ko a bari, to ya ce wannan a bari bai dada shi ba, to kun ga ya rasa wannan. Abu na biyu da ya rasa wanda yake na da muhimmanci sosai shi ne cewa a mu'amalat kamar yadda malam zai gaya mana, musamman ta ɓangaren kuɗi, to ba a san high level of speculation, high level of speculation. To shi kuma wannan is anchored on high level of speculation. Saboda za ka iya siyan kamar yanzu TI da yake shi ne popular, za ka iya siyan shi yau maybe mu ce dola ɗaya, gobe ya zama dola ɗari, GB ya zama bai kai dola ɗaya ba. To wannan yana ɗaya daga cikin mishkila ta wannan kuɗi, babban mishkilansa, babba da tafi kowanne shi ne ga baki ɗaya duniya ba wata gwamnati take controlling nasa, ga baki ɗaya duniya ba gwamnati da take controlling nasa. Saboda haka to bai da legal baki. Yanzu ni da kai muka samu problem a cryptocurrency, kamar ka bani TI na miliyan ɗaya, sai aka zo naje babu, saboda kuma akwai high level of traffic na haka. To wani zai haƙƙin ɗin wallet ɗina ba ruwanka, ba wata kotu da zan kai ka a duniya. To kamar da alhamdulillah da na gaya muku, ni wannan ba ɓangare na bane, insha Allah malam zai maganganu da yawa. To amma abin da ya kamata ni tsokaci shi ne mafi muhimmanci da nake gani, duk wannan tafiyar da ake yi dole ne mu, kamar inda muka bar kuɗi na gaske commodity money, muka biyo su muka zo da representative money, su suke ta jan mu. Allah bako ne da Allah karfe, haka musulman duniya muka zama, su arna su ne Allah bako, mu musulmai su duniya mu ne Allah karfe. Eh, suna bayarwa dole mu karba. To suka jawo mu daga representative money, suka kawo mu fiat money. Yanzu daga fiat money suna so su jawo mu su kai mu cryptocurrency. To mu musulmai ya zamu. Saboda abin yanzu ya riga ya baje duniya ko'ina, shi yasa na zo da wannan jaridar, za ku sha mamaki kun ganta. To ba banki ba, ba manyan 'yan kasuwa ba, idan ka duba shafi na 24 Daily Trust ce, ɗan jarida in baka biya shi ba labari ɗan wani waje kwana zai samu ƙarami ma, amma kun ga wannan peji ne guda, kun gani mai shayi ne yake. In ka sa shashayi a wajen shi Abuja sai ka biya shi da cryptocurrency. Gashi kuma the worst ma PI, gashi kun ga cikin gashi ga baki ɗaya mai shayi yanzu ya shiga cryptocurrency. To mu kullum a arewa fargan daji muke, sai abin ya zo ya ci mu ba inda za mu, sai mu ce to bari mu kafin mu bi kuma an riga an yi nisa. To wannan abu ya riga ya zo ba inda za ka yi a rayuwanka. To amma me yace mafitar mu musulmai? Ni da gaskiya ina da shawara ɗaya, malam zai ba mu shawarwari da yawa, na tayi tun daga Kano ko ina, cewa gaskiya mu musulmai ya kamata mu samu legitimate du'a wal mustaqafi, wallahi wallahi ya kamata mu samu wannan lajina, legitimate du'a wal mustaqafi. A samu malamai arrafiquna fil ilm, ba mutaqaffilina ba, irina ba irina ba, malamai sosai na ɓangaren addini da kuma ƙwararru na ɓangaren rayuwa. Kamar misali ƙwararru na ɓangaren medicine shi ne ɓangaren lafiya, ƙwararru na ɓangaren kuɗi shi ne finance, ƙwararru na ɓangaren siyasa, ƙwararru na ɓangaren soja wanda suka yi ritaya general. To a haɗa su da malamai a ce muna da wannan lajina, kullum ya zama cewa mu san meye mafitar mu. A gurguje don ba zan cinye lokacin malamina ba, akwai wani abu da ya taso mai haɗari a Najeriya, sai aka ce za a yi taro a Lagos, malami na ɗayan professor Salisu Shehu ya bugo mu waya ce lalle lalle dole in tafi tunda bangaren mu ne maganan kudi ne nace to shikenan na tafi Lagos shi wancan bangaren ɗan uwan mu da muke zama da su a Nigeria sai suka aiko da wanda yake ba wa president din su shawara bangaren kudi kun san daga United daga World Bank shine financial advisor na Amiru to da nabi inda yake da abin nan wata indai maganan kudi ne ni ko almajiri ma ban kai ba a wajen sa wallahi practical kudi kun ga dai ni professor ne a bangaren ko amma ban kai inje in ji Allah almajirin sa ba amma shi yake bawa shugaban su na bangaren su shawara bangaren kudi kuma suna da CSO yanzu a nan kudin boko wallahi ba san wannan ba ba wai malaman mu na addini ba CSO za ka haɗa professor 100 da ya samu wallahi wanda ya sani wannan waye nan ya san CSO waye din masallacin nan akwai kyauta mai tsoka yawa wanda suka sani kenan shine chief strategy officer shi shugaban su yana da wannan saboda haka ana cewa yanzu ga kudi na gwamnati biliyan 2.8 za a raba ma talakawan Najeriya kafin ku sani su a wajen ibadan sun riga sun gama komai sun kwashe kudi kuma ku ne da shugaban kasa ku ne da kowa ku ne da ministoci amma duk sun kwashe kudi kuna jin dai senator in ji mai abin da ya faɗa akan kudi da aka raba Lagos kawai abin da samu yafi duk abin da Arewa ta samu kuma mu ne da kasar saboda to ba mu da wanda za su mana agenda ba mu da su yanzu wannan gwamnatin da za mu shiga billahi lazi agenda da suke da ita sai dai Allah ya kwato mu saboda haka ya kamata mu samu wannan lajina billahi lazi la ilaha illa huwa in ba mu samu wannan ba to sai dai wani ikon Allah a ƙarshe Allah shi gafarta malam akwai wata ma'aikata da aka bata kudi ba na so faɗi sunan kudin amma malala ne gashin kinkiya kudin mu aka ce mu je mu musu abin da ake cewa impact assessment wallahi gabaki ɗaya kudin na ɗan arewa ɗaya ne ya tsaye benefitin daga kudin akwai wani yaro da tirikwata irin wannan wandan na yara bai da hula da shirt kun san nawa aka bashi 300 million to saboda haka ni dai wannan shawara wallahi ina ga yafi shekara 20 tun malam Jafar yana da rai yake cewa wallahi malam ku ne malamai ya kamata ku samu mana lajina ta du'at wal mutaqaffifin da za a samu malamai ar-rasikuna fil ilm da kuma wanda suke sun gode a bangaren rayuwa samun mana agenda mu ma da zamu bi kurakurai da ne Allah ya gafarta mu na ga mutuna taka mai wuya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Sulaiman Abdullahi Karwe Allah ya bari shi ya fara kai ina ganin zuwa yanzu malam ya riga ya shirya domin mu ji wannan muhadara kowa yanzu ya gane ina za a je sa a ina cikin tuya ban manta da albasa ba akwai mataimakin director na mu na wannan cibiya a malam Shaibu da Ramadi Musa shi ma yana cikin wannan zama na mu kuma shine shugaban bangaren Northern Primary na wannan cibiya ta Albani Science International Academy da haka alaƙar da malam ta zai tafadar da shi wani har ila yau akwai a sakataren board of trustee a barista Abubakar Abdullahi Sai shi ma ya iso a barista Abubakar Abdullahi Sai muna buƙatar kuma sai ku hayo nan ku ba mu legal backup da baya to za mu fi insha Allah zuwa ga
akwai a secretary na board of director shima yana ayyuwa su halarce malam Adam Mustafa Babamba shima ya riga ya iso alaga ko ana kare kafa a kai kai insha Allah za mu tafi zuwa ga malam domin mu ji bayanai da zuwa mana alaga ko ana
wato wannan shiga kusuke ne albarka har ila yau kuma ne Allah ko kin sarki godiya da haka sannan kuma wato ga ɗan uwa har ila yau dama da hagu su ma dai ina ƙara wato godiya musamman yadda ya zama cewa aka iso da sakon da ya tada ta musamman dan wannan tattaunawa to gaba ɗaya dai ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato saboda lokaci da kuma kasancewar wa Allah abinda za a so a faɗa ɗin zai iya zama yana da yawa sai dai ba zai yi kuma a ce komai an faɗe shi ba. Abinda za a yi kuma shi ne zai zama cewa waɗansu abubuwan a ishara gare su wala'alla daga baya zan iya ba da takardar ko da yake da mun takardar tun kusan shekara guda na rubuta abin da sake shi a kan intanet a kan facebook ne ko na kama haka idan aka ce da dai ana buƙata kuma in zo na kaddamar da shi don haka ba za a rasa kare-kare da kuma waɗansu abubuwa ba daga bayan izinin da zan ba da takardar ga shi wannan markazi a kan wani don haka abin da zan fara da shi shine yanayin malam Mungi da professor Kawaye bayani yadda kuɗi suke da kuma me ake share shi kuɗi sannan kuma menene sifofin kuɗi to wani abu wanda yake da muhimmanci idan mas'aloli irin waɗannan suke tasowa musulunci ya ta bambam da sauran addinai waɗanda muke ji da sauran tunanin da ka da sauransu kasancewa wato ana da alqur'ani ana da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke alqur'ani shi kullum yana dacewa da tafiyar zamani da tafiyar mutane da tafiyar yanayi da tafiyar kowane lungu da sako na al'umma qur'ani yana tafi da wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sharhi ce da ƙarin bayani da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarin bayani a aikin sa yayi ƙarin bayani taqayyiran nasa ma yayi ƙarin bayani da abin da yake shafuwa to shine malamai na usulul fiqh suke cewa idan an tsaya an kula za a ga wato nassuka na Qur'ani da sunna an san adadin su Qur'ani za a ce maka aya kaza ce gaba daya har ma wasu malamai suna cewa banda waɗancan ayoyi da aka sani na Qur'ani gaba daya ce 2230 da kaza to za a yi maka maganar zancen cewa ayoyin da suke na ahkam wasu sai suke maka 500 wasu sai a ƙasa da haka wasu ma su ce sama da haka duk da shi Qur'ani in kai ta'ammulin sa ko ta'ala ce ko labari aka baka za ka samu hukunci a ciki amma dai suna cewa zunzurutun ayoyin ahkam ba sa wuce 500 da wasu maganganu na Imam al-Ghazali da sauransu nimi wannan akwai shi haka nan hadisai su ma wato za ka ce kididdigaggu ne kididdigaggu ma'ana cewa ga su to amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwa yau da gobe ƙauyuka da birane da canjin yanayi yana sawa hukunce-hukunce ko kuma mas'aloli sababbi suna tasowa da haka mas'ala in ta taso waccan Qur'ani da waccan sunna da ake rika su ake dubawa bisa ka'idoji na ilimi waɗanda ya zama cewa ka'idojin na ilimi zaunannu ne musulunci shi ma shi ne ya tsaya ya kafa abinda ya shafi hadisai ana da ka'idoji da za a ba a tashi ingantattu da marasa inganci abinda yake ya shafi wato fito da hukunci ana da usulul fiqh da sauran abin da ya shafi wannan wanda yake za a iya fito da wato manhaji ne na fito da hukunci wanda yake da tsari mai kyau wanda yake daidai da wancan bayani da Qur'ani yake da shi da wancan bayani da Sunna take da shi abin da nake cewa shine za a samu cewa adadin ayoyin Qur'ani ke da jagguni adadin hadisi ma ke da jagguni amma mas'aloli su kuma kullun faruwa suke zuwa suke wayannan mas'alolin suna daga cikin abin da yasa malamai sai suka kirawo su da annawazin annawazin akwai alfatawa fatawoyin yau da gobe ka zo da mun an riga an gama sanin cewa hukuncin abu kaza kaza ne da ka tambaya kai ne baka sani ba sai a ce maka hukuncin wannan fatawa akan ka kaza wannan fatawa da yawa daga malamai suna faɗa fatawa abin da yake already da mun da akwai hukuncin sa faɗa ma ba amma nawazi sai an yi ijtihadi sai an yi kokari sai an yi kokari an bi waɗancan sunna da hadisai da ayoyi da sauransu an yi amfani da ilimi da gogayya ma da sauran abin da yake za a iya yi don a fito da hukuncin wannan nazira idan ta sauka da haka in nazira ta sauka a yi kokarin fito mata da hukunci wannan shi ne ake cewa su annawazi malamai suna ta kokari za a ga littafai da aka rubuta na fatawa kuma za a ga littafai da aka rubuta suna annawazi ko almustajaddat sababbin abubuwa ko almutawaqqi'at abubuwan da suka faru malikiya da hanafiya da sauran malaman mazhabobi za a ga suna da sunaye daban-daban da suke ba wannan bangare akwai magana da wato Imam Ibn Qayyim ya faɗa yace al-fiqhu huwa tanzilu shar'i 'ala al-waqi idan kana son ka ji me ya fiqhu ba fiqhu kullun a zo a sa ka a gaba a dauko littafin fiqhu daga farkon babin tahara zuwa babin wannan ka iya wannan shine fiqhu ba fiqhu shine mas'ala ta mu a mazamin ka na faqihi wanda ya fahimci addini ko wanda ya fahimci fiqhu ka dauko wannan hukuncin ka dora shi a waqi abin da ya faru shine tanzilu shar'i 'ala al-waqi shari'a ce ga ta kamar yadda aka faɗa na sussuka ne suna nan to ga abu ya faru ya za a yi da shi to ka ɗauko ka ce ai ga abin da ya fi dacewa da shi wannan shi ne fito za a gane misali idan na bada misali a abin da yake faru tunda mu malaman makaranta idan mu wato aka zo ana jarabawa da ake jarabawa sai idan mu cewa aka sami mai invigilator ya wuce sai ga wani datti da ya yi abu saboda masu irin karatu ne adult education ne manya to ya yi tagumi ya yi zane guda biyu ya yi zanen yaro ya kuma yi zanen kujera ya yi tagumi yana kallon abu sai bijire ta ce ana gafa kamarin ne ya faru ne sai to wallahi tunani yake ta yi saboda a kwashin din tambayar cewa aka yi a zane yaro yana kan kujera a zane yaro yana kan kujera sai ce wallahi tun ɗazu nake tunani ne zan ɗauko yaron da yaron ya zana ga kuma kujera amma tun ɗazu ke tunanin yaya zai ɗauko yaron nan ya dora shi akan kujera nan shi ke ta tunani shi ne har yanzu bai samu fatari na yanzu zai wannan ba to muhimmi shi ne kun ga ba shi da fitohin tun farko dan da yana da fitohin ai zai zana yaron ne akan kujera amma shi da ya tsaye sai zana yaron daban ya zana kujerar daban ya koma kuma yana ta tunanin yanzu zai haɗa su to abin da yake faruwa kenan da yawa ga wanda ya zamo cewa wato a fitohin sa ya nisa ma'ana bai nisa da abin da yake shine da yawa to dole akwai buƙatar haka ɗaya kenan na biyu saboda lokaci duka daga cikin abin da yake nuna cewa ilimai suna tafa da juna ne duk ilimi musamman na addini musamman ilimin rayuwa din yanzu nan malam Karwa ya faɗi cewa akwai bukata kuma muna gani mas'aloli da suna faruwa da suka shafi ilimin likitanci sai an nemo malaman addini sun bada fatawa akan wannan abin amma ba za su bada fatawa ba sai likita ya musu bayani wani abin na banki ne sai masu aikin banki sun faɗa wani abin ya shafi injiniyar haka da sauransu to don haka akwai bukatar wannan to dukkan inda mutum zai je ilimi a cikin addinin nan ilimai suna da alaƙa Imam Shafi'i nuna mana wannan domin Imam Shafi'i yana faɗa wata magana yake cewa da ittu ala qira'ati tarikh ko ala ilmi tarikh yace na tsaya na ala fi qira'ati ilmi tarikh yace na jaji ina karatu ilmi tarikh yake cewa kaza wa kaza sana shekara kaza da kaza ya fata ko ya fitar da lokaci yana ta karatun tarihi yace wa ma qira'atu illa li asqina bihi ala al-fiqh na yi haka ne dan na taimaka da wannan ilimin na tarihi in iya fitar da fiqh na masaloli wannan yana nufin cewa idan kana son ka fahimci mas'aloli da yawa waɗansu na zamani to ka san tarihin idan ka san tarihin abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza zai fiye maka cikin sauki idan mu cewa ka fita da wannan mas'alar hukunci amma in baka zamo cewa ka san tarihin ba to zai zamo fatar da kafata ka ce wahala baka kamo gindin ko yanda wato gindin da ran ko yanda ainihin abin shi ba haka wannan shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske duka wanda yake son ya gane mas'aloli to yayi kokari ya bubbi tarihin ijiya ya suke to anan ne zai gano wasu lokuna da wasu lunguna waɗanda suke haka kurin ba za ka fahimce shi ba sai kana da wannan wannan shi ma yana da muhimmanci to dan haka in muka tafi maganar zancen cryptocurrency ba cryptocurrency a gaba ɗaya za mu magana ba za mu magana ne akan bitcoin btc saboda shi ne ifi shahara shi ne aka fi sani shi ne kuma ifi wato mutane suka fi ɗauke su yi amfani da shi nau'in cryptocurrency duk abinda aka faɗa akan bitcoin to an faɗe shi akan sauran cryptocurrency saboda mai ɗan uwan su ne ta fiye da abin da ya shafi cryptocurrency dangane da tarihance tun a wajejen 1990 aka fara samun masu tunanin wannan marhala ta hudu da shi malam kawai ya faɗa kan cewa yaya za a ce yanzu a samu kuɗi su bar hannu su koma kan kwamfuta mu lokacin da kwamfuta ma ba ta zo mana da nisa ba 1990 su kuma har sun fara tunanin yaya ma zai zama kuɗi su bar hannu su koma kan kwamfuta an samu wannan tunanin nika har an samu inda suka fara tunani akwai wanda yi wani bitcoin wana bitcoin dan kankanin gutsiran gold akwai wanda yi liberty dollars akwai su ne gas nan dai wanda suka fara irin wannan tunani idan za a tuna har ila wani abu wanda yake da muhimmanci a wajejen wato 1997 an samu wato tattalin arziki ya dan tabu haka wajen tunanin abu har kuma musamman tun sauran zuwa 2008 ma misali an samu shi ma wato tabuwar tattalin arziki da abin da yake shafi abu mana lokaci lokaci ana samu an samu irin wannan a 72 an samu irin wannan 70 haka dai da sauran su to wannan ya yi tasiri kwarai da gaske wajen masu tunanin yaya za su samar da cryptocurrency da ta yalwata ko da ta yaduwa a cikin duniya abin da ya shafa ka bitcoin da aka ce bitcoin kalma biyu ce aka hada guri guda bit dan gutsire dan wani abu coin kuma ana nufin kwandala dan haka gutsiran kwandala saboda a tunanin su shine ita kwandala guda ita kanta ta bitcoin ana iya daddaka ta ana iya mana tunanin cewa ta da su gida biyu gida uku haka da sauran su da aka yake bitcoin ba na dan gutsiran kwandala wanda ya kirkiro bitcoin an rasa gane waye shi wanda shi kansa wannan da mai hankali yana da wani yana da dilala yana da abin da yake nuna domin an kawo an ce wani satoshi na komoto daga jin satoshi na komoto wani suna ne mai kama da dan japan na komoto to amma shin mutum ɗaya ne satoshin nan ko ko mutane ne da ya satoshin nan an kasa ganewa har yanzu waye shi ma satoshi nan ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da kani ba shi da babu ko ɗaya ba shi da abokai ba wannan ba san kowa ya ba kurin dai wani mutum satoshi na komoto ya kirkiro bitcoin shikenan zancen da ake faɗa kenan amma ba a fitar da takamaimai wato yaushe bane abin satoshi na komoto ya kirkiro bitcoin ɗinsa a wajen 2008 a wajen 2008 a 2008 ya kirkiro shi sai ya fara dora shi a kan internet a January 2009 a wannan lokacin ya fara dora shi wannan bitcoin ya fara tafiya har zuwa 2010 a wannan lokacin bai fi santi shida ba santi shida santi dai bai fi kama a ce sisi na ko na ba to bai fi santi shida ba kima sa da darajar a wannan lokaci dan haka ya zamo cewa wato ya fara wato tafiya akan wannan idan an ce har ila wata kalmar take da muhimmanci ita ma kalmar cryptocurrency din cryptocurrency ma'ana crypto tsari ne na dabaibaye saboda akwai wani ilimi da ake ce masa cryptography cryptography hanyoyi ne ilimi ne wanda zai zamo cewa ya baka dama da iko in ka iya shi ka sa irin su code da ake yi na waya ko code da ake yi na computer da sauran su ma'ana ka sa wani abu na sirri da zaka dabaibaye in ba kai ba ko wanda ka nuna ba zai iya bude wannan abin ba da aka tana wannan shine cryptography to cryptocurrency ma'ana kuɗi currency kuɗi da aka yi musu dabaibaye saboda kuɗin da aka yi musu dabaibaye ba yanda za a yi ka kai ga kuɗin sai ka bi wannan dabaibayen ka warware shi ba yanda za a yi wani ya buɗe maka kamar yadda suke faɗa sai ya iya warware wannan dabaibaye da aka shine ma'ana cryptocurrency kudin da suke wato da dabaibayi ko kudin da aka sa musu dabaibayi wanda ya kirkiro shi wannan sato shi ya ce hanya biyu ce kudin da za su kare ko dai ai ta haka abinda zamu faɗa haka da suke faɗa ko kamar yadda na ba shi suna ni zabari ai ta zabarin kudin ana samu su wato a samu dala miliyan 20 ko kan bitcoin din guda miliyan 21 idan aka yi 21 shikenan sun kare iya abin da ya dora abin kina akai ko kuma ya zamo cewa idan ba a san tsunta da kyau ba ko ba a san mine din ba ba a san kokarin an tono ba har zuwa sai shekara ta 2040 zuwa 2040 da 41 na shigowa shikenan kudin sun kare abin da ya faru wannan shine saboda ya dora manhajar tasa akan manhajar algorithm mana tsarin wanda muka san al-khwarizmi malamin musulunci wanda gaba ɗaya computer akan tunanin sa aka dora akan tsarin lissafi sa aka dora to sai idan mu aka dora abin tsarin wannan mathematics aka dora akai to sai dora akan cewa ko dai a samu dala miliyan 21 ko kuma a kai shekara 2040 41 na zuwa shikenan kudi sun kare to abin mamakin yanzu an wannan rijiyar kudin an dirfafi yanzu wato kare ta domin yanzu magana da ake yi wato a yanzu an kusan miliyan 20 an kusa cin wani sai dai yake yanda ya tsara abin ana tafiya wato kudin suna karewa suna wahalar samu suna karewa suna wahalar samu suna karewa suna wahalar samu sannan kuma ana samu wannan kudin ta fuska biyu fuskar farko ita ce wannan mining kamar yadda aka san za a je gurin inda kwalli yake ko inda bishiri yake ko na kayan dai wato abin da yake albarkacin ƙasa za a tono su idan mu cewa ai tono to shine mining to sai kwatanta abin wanda za a san internet da waccan wahalar da mutane za su je su tono abin da suke shine kwamfutoci ne ba su ƙarfin da su kwamfutoci na musamman ba da aka yi idan wannan aiki sannan kuma bayan karfin kwamfutocin da saurin su a wajen tafiya sai kuma suna jan wutar lantarki ita ma mai karfi ma'ana shiri ake na musamman da haka akwai solo mining akwai kuma mining wanda za a yi full mining shine wanda za a samu mutane da yawa wani kamfani ne ka shiga su solo kuma wanda zai zamo cewa mutum ɗaya ne zai to galiban mutum ɗaya baya iya wato yin wannan abin da yake shafi mining na bitcoin solo mining yanzu shine masu fai wanda suke shigilar ta fashe ta nan shine aka yi kokari saboda hikimar fai shi ma irin wannan tsarin ne to amma abin da aka yi shine a fai dan a nuna mutane cewa ba sai sun yi waccan wahala ba domin shi tsarin fai kurin wani mai tunani ne ya ga cewa su bitcoin da irinsu suna wahalar da mutane bari ya gwada iliminsa ba wani fashewa da zai har kiyama ba su shirya fashewa kurin bari ya gwada iliminsa ya ga cewa yaya zai daga full mining a koma solo mining shine yanzu za ka iya yi kai sai ka gani kafin wani watanni ka tara da yawa kai ma kana da dalolin wato fai kana da tafashi ki ta fashe a ni da yawa ko wanda suka min alƙawarin ta fashe za su yin wani abin nan ina jira ni ke nan na ta sa addu'a za ta fashe din ta fashe magani ne ni shine wato wannan yana da niman shi a gani dan haka fai ba a yi shi ne dan ya fashe ba an yi shi ne domin a nuna cewa wahalar da ake a can ba za a yi wata daban wacce take zai zama cewa a nuna ma abin kowa ma zai iya yi ba sai wasu kamfanika ba sai wasu wanda suka shafi wannan ba muhimmi daga cikin abin da yake da muhimmanci shine cewa wato shi Satoshi Nakamoto ya faɗi wani bayani shi mutum ne wane ne dai kamar na faɗa ba a kan waye kafin ya zamo cewa wani dan 2010 ya ja da baya ya ce ya daina ba ruwansa da harkar wai ya ba wasu mutane abokansa ya yi wata takarda wacce wannan takardar ita ce idan mu cewa ake ita ce kamar wato takarda da white paper ta yi wacce za ta nuna yaya tsarin zai ya kira wata da bitcoin a fiya to fiya electronic cash system ma'ana abin da yake so ya ce kurin wannan tsarin electronic cash system tsari ne na kuɗi wanda ƙato da ƙato ne za su dinga yi yanzu ba gwamnati a ciki fiya to fiya ƙato da ƙato ko mutum da mutum shine fiya to fiya ma'ana kai kana nan shi yana can ba dole ka san waye can ba a can din shi ma ba dole san waye a nan ba amma dai wani ne da wani
ma'anar wani da wani kwamfutoci ne suke aiki, ma'anar wani da wani shine lambobi ne suke aiki. Da haka shi yasa akwai tsarin yadda mutum zai zamo cewa ya shiga, da yadda zai zamo cewa wato ya zamo cewa ya samu da wannan. Muhimmi dai shi ne wannan tsarin ƙato-ƙato yana da muhimmanci, za mu zo a kansa nan gaba a ƙara magana. Sannan wani abu wanda yake da muhimmanci har ila yau, kamar yadda aka faɗa, ya tsara abin akan tsarin algorithm, tsarin wannan lissafi. To akwai abin da ake cewa da shi lottery based system, ma'ana tsarin casino, tsarin gidajen caca. Tsarin gidajen caca shi ne muna gani musamman caca, da ana gani ga shi za a zo a sa sai a kewaya, ka sa a biyar, wani ya ce ya sa a goma, wani ya sa a 20, sai a kewaya, in ta kewaya inda ya tsaya. In ya in ta tsaya ta nuna wanda yake mai goma ne shi, gaba ɗaya za a tattara kuɗin ku a bashi. In ta nuna mai biyar ne shi. To tsarin da aka ɗora bitcoin a kai tsari ne na lottery system. Wannan shi ne ainihi an ɗora shi a kan cewa in kamfanunnukan suka shiga za su ta juyawa su ta yi cikin minti goma da zai zamo a yi reward, ma'ana shi injin blockchain ɗin ya bawa ya muku kyauta. Domin abinda suke cewa akwai blockchain shi ne ƙaton kwamfutar da take ƙwaƙwalwar kwamfutar da take juya bitcoin. Saboda haka kai ka shiga shi blockchain, wancan ma ya shiga blockchain, wancan ma ya shiga, kuna ta hankoran yaya za ku zamo cewa ku kai ga samun wannan kwandala. To lokacin da injin ya ga zai ba ku reward ɗin kyauta sakamakon wahalar ku, cikin minti goma zai bayar. A minti goma nan cikin ku wannan da kuke ta wannan abin, kamar yadda aka san da caca cikin juyawa da yake yi ɗaya zai samu, to kuma a cikin ku sai ɗaya samu, ya samu kwandalar da ke. Saboda haka sai a ci gaba da wahala, a ci gaba da murza har kuma lokacin da zai riƙa bayarwa. Wannan abin da aka ba suna kiransa reward, ma'ana ya ba da wani abu na lada, wanda yake kamar yadda mai caca zai zamo cewa shi ma ya samu nasa ladan ko ya samu nasa sakamakon musu abin da yake. Wannan shi ma yana da muhimmanci a san cewa wato da akwai wannan tsarin wajen abu. To akwai abubuwa da yawa masu yawa ta yadda za a shiga, wanda yake wannan wanda yake so sai ya tsaya ko ya riji, akwai tsare-tsare na cewa kwamfuta ɗin da za ka samu, ko kuma kai in za ka shiga ta yaya za ka shiga, za ka samu kamfani wanda yake kamfanin da yake yana hada-hadar, ku yi magana da shi, kamfanin zai dora ka a kan platform ɗinsa, daga nan haka dai a babbaka wato abubuwa daban-daban na abin da ya shafi password da shauransu har ka samu duka kwamfutar dai, ko shi tsarin bitcoin ɗin yana ta buɗe maka daga wannan ka shiga wannan ka shiga wannan har ka je ka samu wallet. Ka samu wallet ɗinka, ma'ana ka samu lalitar ka. Lalitar ka ita ce suna da lalitar kala biyu. Akwai wacce ake ce mata hard wallet, lalita mai babba mai zafin, wacce ce ita ce za ka yi downloading ko kuɗin ko wani abu a kanta. Galiban hard wallet su waɗannan kamfanunnukan manya da suke shiga su biyu su mining ɗin su suke da ita. Sannan akwai soft wallet wacce ita ce taka, wacce a ciki za ka yi ajiya, a ciki za ka kuma yi abin da za ka yi. To har zai zamo cewa kana da naka wurin. Idan ka samu taka lalitar da ita ne za ka saya, da ita ce za ka sayar, da ita ce za ka komai, amma fa kar a manta lambobi ne. Saboda haka babu sunan wani mutum a ciki. Lambobi ne, password ne, gashinan code ne za a baka daban-daban, har suna da jan hankalin mutum ya ɓoye fa da kyau, domin akwai waɗanda suke haka, akwai masu ƙoƙarin su yi wato kuce, akwai masu ƙoƙarin su ɗauke, akwai shara da abin da ya shafa ka. Wannan yanda ake yi ba sai wato an yi magana a kansa ba. Kamar yadda na fara faɗe, ana mallakar bitcoin ta fuska biyu, in ma dai hanyar wato ya zamo cewa mutum ya zamo a samu exchange saya, ya zamo cewa za ka saya a hannun wani yana da ita za ka saya a wurinsa, ko kuma ya zamo cewa sayayya aka yi, kamar yanzu inda aka nuna mana mai shayi da ya abu kaina na gan shi a kan har dora shi ma sosai, ba ma a jarida ban karatu, akwai shi a kan ina ganin ko Facebook ko wani abu an dora shi wannan mai shayi a kan internet yana nan, wanda ya zamo cewa ga yadda yake gudanarwa da sauransu. To wasu makarantu da waɗansu gurare ma da suke sai da waɗansu hajoji har da irinsu Google da shauransu suna ta wato hulɗa da shi bitcoin. Da haka wannan dai hulɗa da raku da wani sanan ana samu. Hanya ta biyu da ake samu ita ce ta wannan zabarin, wace na faɗa cewa zaka zo kai mining har ya zama cewa ka samu ka san ka da zaka samu. To Bitcoin yana tare da matsaloli, idan mun ji wancan bangaren tarihin sa ne, to a gurguje akwai kuma matsalolin sa waɗanda suke su ma abubuwan dubawa ne wajen abin da yake zama cewa wato yake faruwa. Wannan suna faruwa a aikace ne, idan ka ce har ka samu kwandalar Bitcoin ya zama cewa kana da wallet ɗinka kana da su, kuma wani ma ya samu, wasu ma sun samu gashi nan tunda yanzu ana nan da shi da yawa a hannun mutane. To abu na farko da Bitcoin ya shigo, saboda magana ce ta ƙato da ƙato, sai masu hada-hadar miyagun ƙwayoyi suka ce sun samu hanyoyi masu sauƙi wajen yadda zai zamo cewa su rage wahala. Da can kuɗaɗensu inda suka aika su ta bankuna ana gane, daga sun aika sai a gano a ce wannan kuɗin hada-hada ne sai a kwace. To yanzu ka cikin sauƙi, domin suna daga cikin waɗanda suka birin ƙasar da harkar, suna daga cikin suka birin ƙasar da harkar, zai zamo cewa ku yi ciniki da wancan na ƙwayoyi in kurin wahalar su guda yanzu yaya za a kai ƙwayoyin. Shi yasa za a ji yanzu ba a gama gane kama kuɗaɗensu, sai dai yaya za a kai ƙwayoyin, ana kama ƙwayoyin. To wannan yana daga cikin matsalolin wannan. Akwai manya-manyan wato ko da a wancan lokacin akwai manya-manyan masu hada-hada ƙwayoyi da suka sanar suka cewa wato suna munna yanzu sun samu hanya da zai zamo cewa cikin matsalar su guda biyu ta aika kayan nasu na ƙwayoyi da kuma aika kuɗi sun warware matsalar kuɗi yanzu sun samu wannan warwara. To wannan yana daga ciki FBI a wasu lokuta 2013, 2015, 2017 da sauransu sun kakkama mutane waɗanda suke irin wannan lalita ta Bitcoin wacce aka yi sai da miyagun ƙwayoyi da sauran abin da yake shafa ta. Don haka matsala ta farko kenan da take wurin. Sannan har ila yau kuma akwai matsala ta kutse, suna cewa fiya tafiya ƙato da ƙato, babu gwamnati a ciki, kuma kai da shi ne idan kuka yi ka tura masa zai turo maka, ba magana wani ma ya san abin da kuke ciki, tunda da akwai lambobi da aka sa aka hana yadda zai zamo cewa wani ya shiga. Amma duk zance ne harkar kwamfuta na, shi sa na faɗa muku cewa shi wanda ya ƙirƙiro abin wane ne shi, ba a san waye ba. Saboda haka an tafi da kwakwalen mutane, wani ya tafi da ba, baka san ko wane ne ba. Wannan mutumin yana nan, mutanen suna mutane ne suna nan, baka san me ake ciki ba. To shi sa ake da hakas da yawa, ana da masu hakin wanda za su zamo cewa su yi kutse, idan su kutse cikin lalitar mutane su kwashe musu kuɗaɗen da suka ce suna ganin sun tara na shi a Bitcoin. A wasu shekarar da ta wuce Faransa suka yi 2021, Faransa suka yi wato abinda yake shafi gwanjo na gwanjo, suka yi suka kada ƙararrawa ga waɗansu Bitcoin da aka samu tun suka same su waɗansu ta hanyar masu fashin masu sai da hada-hada ƙwayoyi da sauran abin da shafa ka. Abin da ya shafi guda 600 Bitcoin suka ce gashi nan, wasu ba a san masu su ba, wasu kuma na masu hada-hadar wato ƙwayoyi ne, wasu kuma na waɗanda suka zamo cewa suka yi hakin na wasu ne. Aka tattara ne aka samu guda 600 suka ce za su sayar. Faransa ta ce za ta sayar wanda za mu wannan maganar nan gaba, da irinsu Germany da sauransu sun ce za su sayar, ba wai don sun yarda da Bitcoin a mazamin kuɗi ba, a'a, a mazamin tunda ko akwai masu so, su kuma suna ganin cewa gwarar su sai da su su karɓi kuɗi sosai da za su yi amfani. Za haka kisa suka zo suka yi gwanjonsu wanda suke so suka saya sun yi wannan. To don haka wannan yana daga cikin wato abubuwa da suke na kulawa dangane da wannan. An sami a 2018 aka samu wasu hakan suka ce, suka fito suka ce suna ba da haƙuri, sun yi hakin kuɗaɗe masu ɗimbin yawa na abin da yake ya shafi, wato sun saki kuɗaɗen wasu a wannan dai lalita ɗin da ake cewa ba a yi, suka ce su sun yi, don haka suna son su mai da kuɗaɗen zuwa ga wasu. Waɗannan misalan guda uku sun isa su nuna mana cewa batun a ce wai ba a hakin wannan abin, ba haka ba ne, ana hakin nisa, kuma abu ne wanda yake ya tafi ta fuskoki da daga cikin har ila yau. Wato matsalar shi abin da yake shafi wato Bitcoin, akwai maganar zancen da dazumalin ya fara speculation din, ma'ana yanzun nan kuɗin nan za su hau, yanzun nan kuɗin nan za su sauka. Akwai wani lokaci da aka samu Bitcoin a shekarar da ta wuce zuwa 2000 zuwa 2001, Bitcoin sai da ya yi nunfuso 1000 akan yanda yake mun ji can ya zamo an sai da shi santi 6 to sai da yin kusa da 1000 amma ya sako yanzu ko a yau ka duba zaka samu cewa bitcoin dala wato 1016 ne da wani abu mana a dalar kudin Najeriya dubu miliyan 7 da wasu abubuwa ya sako wanda a wani lokuta ya kai a ce maka wato miliyan kaza zaka ci kuma sai ya sako to irin wannan hawa da saukar ba sifa ce ta abin da yake shafi wato a tsarin kudi ba misali a January 2021 a kwandalar ta kai dala 42,000 sannan kuma a ƙarshen wato satin January shi na wannan wato shekara wannan a farkon January 2021 ta kai dala 42,000 amma a ƙarshen shi January din na 21 din 2021 sai kuma ta fada ta kuma 32 kun ga 10 miliyan 10 ta fada ko 10 ta yabu misali tunda 30,000 can kuma 40,000 ta sauka 10,000 ta sauka to haka to yanzu kuma gashi ta sauka da haka irin wannan hawa da saukar duk kudaden da ake rusu na duniya ai ba a jin suna haka ba a jin ko da dalar da ta zamo ita ce uwar kudade ba a jin tana irin wannan hawan ta hau a zo a ce maka yau dala za ka saye da 10,000 a ce za ka farko ta zamo kuma 200 ba a wani za a ji dan karin yan wasu nerori ne yan waɗansu abubuwa haka kuɗi suke gaba ɗaya amma shi ko wannan abin saboda akwai wata manufa a ciki shi sa ya zamo cewa ya hau ya sauka yana daga cikin wato matsaloli sannan matsalar ta gaba har ila yau wacce take ita ce nake ta tambayar waɗanda suke cewa suna son su yi wannan hulɗa ta abin da yake shafi Bitcoin Malam Tsawai ya kawo ta shine maganar zancen cewa shi Bitcoin dai babu maganar zancen wato gwamnati a cikinsa kwata-kwata ba gwamnati fiya-fiya ƙato da ƙato mutum da mutum ba gwamnati daga cikin abin da yake cin wannan takardar da shi na komoti bi faɗa shine cewa ya yi la'akari da gwamnatoci sun yi da baibayi da kuɗaɗe saboda haka yaya za a iya zamo cewa a cire hannun gwamnatoci gaba ɗaya a kaɗe hannunsu daga cikin abin da yake shafi kuɗi ƙato da ƙato mutum da mutum kudin su hulɗa to wannan ba ƙanƙanin matsala ba ce domin idan aka samu matsalar da nake tambayar su har gobe mun taɓa tattaunawa da wani nace masa to idan aka sami idan mu cewa ka tura masa kuɗi wanda za ka tura ko ma waye ya ki turo maka za ka kai shi gurin kotu da ƴan sanda ba kotu ba ƴan sanda a Najeriya tun a 2017 aka sanar wato central bank ya sanar da cewa haramun ne a yi hulɗa da abin da yake shafi Bitcoin da sauransu irin wannan cryptocurrency to in ka je ka kai ƴan sanda za su ce babu ruwan su ba su san wannan zancen ba to kuma ma wa za ka kama tunda abin lamba ce lamba ta wace ce baka san ko ta wace ce ba da haka in ma kuma ka san ta wace ce ka je ka kai shi gurin kotu ko ƴan sanda ko waye ba za a yi masa hukunci ba domin a Najeriya an ce haramun saboda haka ashe kenan ba ƙanƙanuwar matsala ba ce kake tattare da wannan abu na sannan matsala ta gaba ita ce muna ganin a cikin farkon shekarar nan ne ko cikin shekarar nan akwai lokacin da WhatsApp ya tsaya aiki WhatsApp ya tsaya ina ganin awa 7 ya tsaya ko ina ta an tuna wannan gaba ɗaya duk duniya ta ɗauka ko ina aka shiga damuwa duk kowa yana ta binciken ya zai to wallahi duk lokacin da masu crypto aka samu crypto idan mu cewa iri ce aka samu matsalar computer to fa shike ka shiga in kudin ka sun kai miliyan nawa ka danna a ciki ya zama crypto din da ba zamanin sun shiga cewa crypto har crypto to shike nan ya crypto da kai ya rike saboda haka matsalar ita ce an dora abu akan computer babu wani abu wanda yake ba kwabta ake da shi a gefe bankuna duk da ake da su in ka ma zo ka yi duk abin da kai suna nan suna da su a aikace wanda in kana bukatar kudin ka za a fito maka da su amma wannan crypto currency in ya riga ya kirkusa da kai to zai zamo cewa da hala daga cikin matsalar crypto currency cikin damar da aka baka na password da code da waye kana manta guda daya shikenan ka shiga ka fada shi sa a kowane lokaci da ya zamo cewa ake cewa 20% yanzu over 20% ma domin 20% din cikin wajen shekara biyu ma kenan da ya wuce gaba ɗaya kuɗin da ake suke na crypto to akwai 20% an kasa a cimma kaiwa gare shi ina magana kuma da 20% ma an kasa cimmawa gare shi saboda masu su sun manta password ɗin su sun rasa yadda za su bude saboda haka sun je garin wani aka yi akare ya tafi kudin suna nan ga su ana gani amma ba kai da za ka shiga ka bude su a kowane matsala saboda haka duk inda mutum ya zama ya manta fasa ɗinsa ya yi dabarun da zai yi suna injin yana ba shi dama ko zuwa goma ne ko na abu ya ce ya gwaggwada ko za a ci nasara daga inda ya yi gwadawar ƙarshe kamar yadda muna ganin wayar ka in ta rufe wani lokaci sai a ce maka minti biyar ana nan sai a ce maka minti goma sai a ce maka minti talatin kana nan sai a ce maka sai awa ɗaya kiri ba za ka mutu ba sai bayan wani awa ɗaya sai da in kai ka bota dabara gaba to haka shi ma in ya rufe ya rufe kada shi kenan shi ma yana daga cikin matsalolin wato na crypto da yake fama to wannan su ne wasu daga cikin matsalolin na shi wannan kafin mu zo zuwa ga menene musulunci shi akai wannan matsalolin ne na faɗa amma wani abu da yake da muhimmanci a rika fahimta shi ne cewa a halin yanzu akwai duk da waɗannan matsalolin akwai ƙasashe da suka yarda da cewa mutanen ƙasashensu ba ma'ana ƙasashen ba su takura wa mutane akan hana su magana crypto ba za su yi cikin su akwai maganar Jamus sabon Jamus ma'ana Germany akwai UK Ingila akwai irin su South Korea su Kuwait da dai sauransu waɗanda suke za su bar mutanen su zamo cewa su yi amfani da wannan wanda ya ga zai iya yi amma dai sun biyo sannan akwai kamfaninnika wanda na fara faɗa ɗaru irin su Microsoft irin su Google irin su Yahoo irin su kana iya siya ka sayar kai hulɗa da su da abin da yake shafi wato shi wannan crypto din ko kuma musamman Bitcoin haka nan akwai hotel haka akwai jami'o'i da dai sauransu waɗanda suke da wannan wannan tsarin ba ma haka ba a America kwanaki nake karantawa akwai ATM wajen sama da dubu wato 132 da suke ba za a cikin wato America waɗanda suke kana iya hulɗar cryptocurrency musamman Bitcoin da sauransu a wannan ATM da aka san ana yin zuwa a yi hulɗa da su da abin da ya kama ga haka saboda dai abu duk ɗaure wato ƙarya gindi ce su ƙasashen waɗannan da Germany da America da UK ɗin da China da irinsu ba su yarda da a gwamnatance ba su yarda da wannan kuɗin ba a gwamnatance amma mutane ku je ku yi shi yasa ma suka ce duk waɗanda suka zamo cewa za su buɗe shaguna da sauransu su yi an samu ƙarin masu biyan haraji su ko da mun haraji suke nema da haka in kun bude kamfaninnika ko kun bude shaguna ko kun bude gurare na hada hadar crypto ku yi an samu ƙarin taxpayers ma'ana masu biyan haraji saboda haka sai su je su karɓi haraji amma fa ba wai sun yarda da kuɗaɗen ba domin har yanzu America ba ce ta yarda ba Ingila ba ce ta yarda ba da kuɗin to kuma ya za a yi mutum ga waɗannan ƙasashen su kan yi kansu ma da su yarda ba waɗanda suke abin daga gurin su ya fito kuma amfanin su suka fito ma amfanin da sauransu amma ko wasu hanyar suna ganin cewa kamar ba haka ba sannan akwai ƙasashe kuma musamman na musulmi da suka zamo cewa suka haramta ko suka hana amfani da kirku cikin su dai akwai Saudiya akwai Dubai akwai Turkey akwai Misra akwai Morocco akwai Algeria akwai Lebanon akwai cikin waɗanda ba musulmi ba har Rasha ba su yarda ba China kuwa tun tuzon satin suka ja kunni cewa kada wanda ya musu la'akari da wannan za su yi maganin sa daga nan gurin kuma tuzon 17 suka maimaita tuzon 18 ma suka maimaita cewa ba su yarda da shi ba suna son su fitar da nasu tsari i yan din su can kamar yadda muke da i naira ko na bai shafa ta to wannan ya shafa ka to sai mu zo maganar hukuncin musulunci wannan misali bayanai na me shi Bitcoin din yake kai da sauran abin da yake shafa ka maganar zancen Bitcoin wai shin kadara ne shi wannan Bitcoin din ko ko kuɗi ne abinda wanda yake musulmi kuma wanda yake fitur idane shi don yake sai fitar da hukuncin matsala abinda zai fara tambaya ke wai shin abin nan kuɗi ne idan kuɗi ne ya cika sifofin kuɗi in kuma kadara ne ya cika sifofin kadara domin kuɗi da su ake sayar kadara ita kuma kadara ana amfani da ita ne kuɗi ba su ne abin amfani ba kadara ita ce abin amfani to ya cika waɗannan koko shi ne ake ci ni a guri na ba kadara ba ne ba kuma kuɗi ba ne a guri na wurin wasu kuma suna ganin ya fi kusa da kadara amma bayanan da za su zo nan gaba za su sa mutum ya fahimci cewa a ina zai ajiye shi da abin da ya shafa ka duk da kamar yadda faɗa dai cewa masu harkar Bitcoin da masu goyon bayansu da masu amfani da shi su suna ganin cewa Bitcoin musamman ma ga shi coin saboda haka umla ne umla ma'ana kuɗi ne kamar sauransu amma gaskiyar magana ba haka ba ne abu na farko abinda aka faɗa ɗazu ya zamo cewa gwamnati ta yarda da legal tender, gwamnati ta yarda da abu. Wannan musulunci ya muhimmanta da kuɗi, duk inda kuɗi suke lalle sai gwamnati ta yarda. Wannan ba a boko ba a musulunci nake magana. Musulunci haka yasa ka'ida ce. Za mu ji bayanin malamai, misali Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna. An kawo ruwaya daga gurinsa yana faɗa yana cewa la yasluhu darbud darahim illa fi darud darb. Ishe bai halatta ba a buga kuɗi sai a darud darb, ma'ana a gidan da ake buga kuɗi, kuma bi idinin sultani, da izinin shugaba. Da haka wajibi ne da akwai izinin shugaba, sai ce li'annan nasa in rukhita lahum rakibu al'azami. Mutane in an ce musu kuje kowa ya buga kuɗi yadda yake so, to rukibul azami zai zamo cewa su yi abin da suke so, su je su dinga yin waɗansu abubuwan da ba su dace ba. Ma'anar abin da wannan yake nufi, ko musulunci za a ce za a yi ɗari bisa ɗari, to ba a yi da shirku karansu ba. A ce yau gaba ɗaya daula za a yi musulunci za a yi ɗari bisa ɗari, ba irin wannan abin da muke gani a ƙasashenmu ba, to ba a yi da shirku karansu ba. Da nan shirku karansu ka'idar tafiya tafiya, ƙato da ƙato, babu gwamnati a ciki. Shi kuma kuɗi sai gwamnati ta yarda, kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa. Akwai Abu Ya'la Al-Hanbali wanda ya kawo wannan maganar ɗaya daga cikin manyan malaman Hanabila, wanda ya ɗauko wannan magana daga Imam Ahmad, sai yake cewa mana'a min ad-darb bi ghairi iznis sultani. Wannan magana ta Imam Ahmad, Imam Ahmad yana cewa kada a buga kuɗi ba tare da izinin shugaba ba, lima fihi min litiyati alayhi, saboda za a masa karantsi. Ma'ana akwai karantsi ka je ka ce za ka fito da kuɗinka daban ba na gwamnati ba. Da haka kirin ku karantsi karantsi ne ga gwamnati, kamar yadda aka hana fito na fito da gwamnati, ma'ana yadda za a zo a yi shari jima a kafa da a kakken sai mutum a kashe, to haka a cikin abin da yake shafi kuɗi ko abin da ya shafi kai ƙarfi na abu. Ibn Khaldun yana faɗan magana, ina cewa gwamnati tana tsayawa da abu biyu, tana tsayawa ne da ƙarfi fawa ta sojoji da mulki da kuma kuɗi, waɗannan biyu suke tsayawa. To don haka tunda aka hana ya zamo cewa a kai hari a yi abin da yake ba shi kenan ba, a yi fito na fito da gwamnati a abin da ya shafi mulki, to haka a abin da ya shafi kuɗi ka je ka ce ga naka ga wasu kuɗi, to wannan wani abu ne wanda yake fito na fito da gwamnati a nan gurin. Don haka ta nan ɓangaren ma kirimto karansi bai sha ba. Imam Nawawi yana faɗa cewa yukrahu li ghairi al-imami darbu ad-darahim wa janani, ita ba a son wanda ba shugaba ba ya zamo cewa ya buga kuɗi ko dinari. Wa in kana khalisa, ko da ko masu kyau ne tsaf, ita cewa wato da Allah mun sha'an al-imam, wannan sha'anin shugaba ne. Wa inna wa in li annahu lam yu'man fi al-ghish wal fasad, ba za a samu aminci ay al-ghusba, ba za a samu aminci ay banna ba. Da haka wannan magana ta shi Imam Nawawi kenan ga abin da ya shafa ka. Don haka wannan ya nuna cewa kuɗi sai gwamnati ta yarda da a wani lokaci. Ɗaya daga cikin manyan malaman Malikiya da ake ce masa Imam al-Burduli, shekara 770, Imam al-Burduli sai aka samu rigima, wasu mutane a can wani ƙauye sai suka je suka fitar da nasu kuɗin suna amfani da su fulus, sai aka zo ana ta rigima, wani ya sai irin wannan abin da zai siya ya zo ya ba da irin wannan kuɗin da ba a yarda da su ba, saboda haka wasu suka ce ba za su karɓa ba, sai rigima ta tashi. Da aka zo gurin Imam al-Burduli sai ya ce ai wannan kuɗi ba kuɗi ba ne, dalilin shi ne ba a shugaba bai yarda da su ba, ba gwamnati ce ta fitar da su ba, don haka bayan da za a yi ku yi hulɗa ku yi cinikayya da su. Da haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci. Wannan magana da muke yi ita ce da yawa waɗanda suke masu halattawa ba sa la'akari da ita, masu halatta cewa a je a yi duk wani da irin sinisa kuɗi ne, ba sa la'akari da cewa shar'in musulunci lallai kuɗi sai gwamnati ta fitar da su. Wannan gwamnatin ko ta musulunci ko ba ta musulunci ba, wacce dai ta zamo cewa al'amuran mutane suna tafiya suna gudana kamar yadda ake misali, to dole akwai buƙatar ya zamo cewa wato a yi wannan. Shi yasa a Najeriya kawai na faɗa CBN tun a 2017 CBN suka ce sun haramta cryptocurrencies, musamman kuma su bitcoin ɗin da irinsu ba su gamsu da su ba, don waɗannan ba sa kan abin da yake ya shafi wato a yarda ta gwamnati. Sannan idan aka ce yau gwamnati ta yarda da kuɗi, to a wannan lokacin ne in gwamnati ta yarda da kuɗin, a wannan lokacin ne duka waɗansu abubuwa na riba da abubuwan da suka shafi irin wani za su zo wannan kuɗi. A musulunci ba za a zo a ce wannan shi ne kaɗai kuɗi ba, kuɗi suna iya zamowa kamar da Ibn Taymiyya rahimahullah yake faɗa shaykhul islam kan cewa kuɗi ba su da wani haji na ma'rufi da za a ce dole irin kaza ne, ma'ana banda gwandan da azurfa da aka sani, ragowar kudade duk abinda mutane suka yi istilahi akan su suka ce mun yadda waɗannan su ne kudi to su zama kudi da haka wannan ne ya bada damar kasancewar duk abinda suka haɗu suka ce kudi ne kudi ne abinda yake tabbata da ko ta magana ta Imam Malik Imam Malik yana cewa walau annan nasu ajazu bainahumul juluda da mutane a tsakanin su za su halatta cewa yau ta ce fata za su dauka ko fata awakai ko fata shanu sai ko ta jakuna ce ko ma wasu irin fata dai su dauka su ita za su daddatsa wannan fata ita ce take mazamin 1000 take ta mazamin 100 take mazamin kaza ita in mutane suka yi wannan ike cewa hatta ta kun lahum sikatan wa aina har wannan kudin ko wannan fata ta zame musu sikatan wa aina ta zame musu kudi ite la karihuha da naki antu ba'a bi zahabi wal warq azo a nazirata azo a ce za a sai da wannan fatar da kudi a yijin kudi mun san riba a musulunci yana daga cikin riba shine ka ce wa mutum ga naira ta ba ni dalan nan taka amma bari shiga dakin nan dalan tana nan kawo naira shiga dakin nan yanzu nan zan dauko maka wannan yanzu nan din ai saurare ne ko saka kai ne a musulunci ba su inda magana kudi ne sharri abinda ake so in go ha'a wa ha'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ni baka idan ana da kabadi kala biyu akwai kabadi mana karba abu a karbe shi a mazamin hannu da hannu fizikali ka karba akwai kuma wanda zai zama cewa na ma'ana shine alqabd alhukmi ko alqabd almanawi in ka tura mun a account dina ka danna shi ga ni ma sai danno maka ya shigo ba mu karba ba amma ba mu karba hannu da hannu ba amma mun karba amana irin wannan to idan aka ce ba ni yanzu in shiga nan fito in baka haramun yana nan a cikin wada sai na Umar wanda daga cikin mutane yake ce wani ba ni kudin da zan shiga gida na saukar ga rafumi in saukar da ko maka Umar yace a haram riba riba ce to Imam Malik yana cewa da a ce mutane sun zo sun ce yau sun yadda fata wannan fata ta zama kudi to idan ka zo ka ce ga dinare canja min da fatan nan ina fata an gane bari shiga nan dauko ma dinare na ba ni fata Imam Malik ya tuna kiwon sai kiwon saboda fata ta zama kudi ina fata an fahimce shi saboda a nan gurin a kula da kalmar da Imam Malik ya faɗa wanda da yawa daga cikin waɗanda suke amfani da wannan maganar ce Imam Malik ba sa la'akari da islahin malamai ba sa la'akari da abin da aka faɗa Imam Malik ya ce cewa wato hatta ta kula lahum sikkatan wa aina kalmar sikka kudin da gwamnati ta yi da su sune ake ce masa sikka in ka karanta muwadda in ka karanta mudawwana musamman ne Imam Malik za ka ga yana amfani da kalmar sikka da ma'ana da ma'anar kudin da gwamnati ta yi da su saka shi maganar da yake yi kudin da gwamnati ta yi da su a lokacin wannan fata ta zama irin wannan saboda haka fata gwamnati ta yi da ta zama kudi to kowa ma ya yi da fata kudi ce to ba za a zo da fata ka zo kuma ka ba da gwal ba kamar yanzu a ce ga gwal ga naira misali fata ita ce naira gwal din kuma gwal saboda haka to ba za a yi wannan ba a ce shiga yanzu nan bayar a yi jinkiri ina fata fahimce shi dalili shine wannan magana ce ma Malik ina maimaitawa akan yi amfani da ita wajen a nuna ai idan mutane suka karɓi abu shi kenan sun karɓa ba haka bane in sun karɓi kuɗi kurin sun karɓi kuɗi haka ne in sun karɓa duk inda suke da gwamnati to fa sai gwamnati ta yarda da wannan domin gwamnati ita ce mai warware ita take da kodi da yan sanda in rigima ta taso da gwamnati za ka je ya zamo cewa a warware matsala in kuwa rigima ta taso ya zamo cewa haka za a yi in kuwa babu wannan misalin gwamnati ba ta yarda da wannan ba yanda za a sami wannan abu da haka a yi la'akari da abin da Imam Malik ya faɗa cewa hatta ta kuna lahum sikkatan wa aina su zame musu kuɗin da gwamnati ta yarda da su ba haka kuɗin ya ce kuɗin fata ba ko na abu ya sa fata sannan wato su kuɗi ana iya samun su ta hanya biyu wajen abin da yake ya shafi abu ko wace kuɗi kala biyu akwai kuɗi da muka sani zunzurutun gwal da azurfa da sauransu kuɗi akwai kuma kuɗi waɗanda suke kamar yadda na fara faɗe gwamnati ce za ta nuna ta yarda da ku kamar yadda ake da naira kamar yadda yake ake da dala ake da euro ake da riyal ake da sauransu waɗannan duk kuɗaɗe don haka to shi bitcoin abinda aka tsaya aka duba shine cewa bai fada cikin wancan kaso na kuɗi waɗanda suke kuɗi ne a zatin kansu gwal kuɗi ne a zatin kansa ne abinda yake shafi wato fidda kuɗi ne a zatin kansa abinda ya shafi naira da irinsu su kuma har yanzu ƙasashe ba su karɓi bitcoin da irinsu a haka ba da haka cikin waɗannan biyu bitcoin bai fada ko ne daga ciki ba da haka mutane ne kurin wasu suke je suka yi abinsu akan in tana suke ganin cewa wato kamar ya zamo cewa ya fada gona kamar yadda yace ban yadda cewa duk ko ya zamo wato kudi komariti ba mana ya zamo kadara ba dalilin shine cewa ba shi da sifofin kadara din ba shi da abubuwan da zaka ce na kadara tare da cewa idan da wannan shawara ta karshe su karbe shi ya kusa ya zamo kadara din akan yadda yake kudi ibn al-qayyim yayi wani bayani yanda yayin da shi da ibn taymiya duka sun yi bayani kan cewa idan kudi suka zamo suna hauhawa aka mai da su su kai kansu so ake yi a siye su kudi ne amma so ake a siye su shi ta kashi shi ta sauka shi ta zai sauka to wannan sun fita daga sifar kudi sun koma sifata commodity mana sun koma sifata kadara to abin da bitcoin yake kenan don bitcoin din ne ta kara shi ba ba yana sayar sa ne a mazamin kudi ba yana sayar sa ne a wurin wata kadara kurin da zai zamo cewa wato zai ta kara to kadara ce amma kuma kasashe irin Najeriya irin su kuma sun ce ba su da wannan kadara ba dan haka wani abu ne wanda yake da abin akula sannan wato da a ce bitcoin zai bi irin tsarin abin da ake da shi kamar irin na MasterCard irin su na Visa card din nan da sauransu wadannan an ga MasterCard Visa card wadannan akwai kamfanin nika a bayan ai duk wata an tara da MasterCard ko Visa din su za ga ana dan daukar dan wani abu kamfanin nikan da suke kula da wannan su ne suke kula da haka to da a ce zai zamo cewa tsarin bitcoin din da tsarin cryptocurrency din suna da irin wannan tsarin su ma ya zamo cewa akwai masu kula da su sai a dauka kadara ce ko wani abu da ake kula da shi amma ba yadda suke aiwatarwa ba a yanzu ga abubuwan da suke nuna cewa cryptocurrency haram ne dalili shine cewa muna da haram kala biyu a musulunci akwai haramun lizati akwai haramun ghairi a cikin abin da yake shafin mutum ya karanta usul fiqi zai ga cewa ana da haramun lizati haramun ghairi haramun lizati abin da yake haram ne akan kin kanka in kace zina da duwaki da shan giya irin su da haram ne akan kin kanka ka kawo musu dalilai da suka tabbatar haramun da ghairi kuma abin da yake shi akan kin kanka ba za ka ci haram bane saboda wala'alla haramcin bai bayyana akan kin kanka ba amma kuma abin da yake cewaye da shi yana iya sa ya zama haram ina ba da misali da abin da yake shafi taba taba akan kin kanka ita in ka dauki taba in za ka zuba guda 1000 a aljihu ka za ka yi sallah da ita don ba haram ba ce amma shan taba yana kawo matsaloli aka ce huhuna lalacewa aka ce kansa aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza wannan su huhuna lalacewa da duk abin da suke kewaye da ya sa taba ta zama haramun da gaire su da haram ce amma saboda dalilan da suke kewaye da irin wannan abin misali to shi abin da yake ya shafi cryptocurrency kusan irin waɗannan ne abubuwan suke tattare da shi idan aka kakkauda abubuwan zai zamo cewa ya iya halarta tun daga e-naira da muke da shi e-naira central bank a cikin wato abin da yake shafi october na shekarar da ta wuce suka faɗa cewa za a yi farkon october ba a samu da ya sai zai 25 ne ko na mun october kuma ana yi saboda e-naira wannan kuɗi ne saboda an gwamnati ta yarda da shi yanzu ina faɗan gani saboda wannan matsalar ta kau sai zamo cewa ba shi da wata matsala ta aiwatarwa to daga matsalolin cryptocurrency musamman bitcoin na farko akwai riba a cikin sa abin da nake so in faɗa a nan shine wato a waɗansu marhaloli a waɗansu matakai ana samun abin da yake zamo cewa wato na wannan haramci din misali idan ka zo kace zaka shiga in an tuna a baya an yi bayanin cewa ko dai zamo cewa kai mine kai zabari da kanka ko kuma ka tafi wajen kamfanin nikan da su already sun yi zabarin suna da cryptocurrency sai su sayan maka ko kuma ka kai musu kudin su haɗu su je su siyo maka daga waɗanda suke sayarwa da abin da ya shafa ka to a nan gurin idan ka zo kace kana so za ka yi hulɗa da waɗanda suke kamfanin nikan da suke harkar sayar da sayarwa na wato na cryptocurrency musamman bitcoin za ka je ka kai musu ne su kuma za su ce za ka sayi maka ko wani abin da ake faɗa leverage za su zamo cewa ka ce to ina da 5,000 sai su ce to ba wata matsala zero kurun za mu ƙara a kai maimakon 5,000 da zama 50,000 idan suka ƙara 50,000 sai a shiga siyowa sai a je a so idan an so sai a zo kuma an samu riba kai a ɗan ƴan maka ɗan abin da ya kama a ƴan maka na daidai 5,000 ɗinka ragowar kuma nasu saboda haka a nan gurin ka bada kuɗi an ƙara wasu kuɗin na ba gaira babu dalili waɗanda suke abinda ma dalilai suka nuna cewa babu ma kuɗin wannan da kane kurin lambace ake sawa dan ya zamo cewa wato abu to da haka a ci kuɗi da haka kuɗi ne ka bayar ka basu kuma ya zamo cewa aka zo aka juya amma ba juyawa da suke tsarin musulunci ba juyawa ce ta ya zamo cewa wato kamar ka bada shiya da suke faɗa mun suke faɗa mudaraba amma ba mudaraba wacce ta da aka sani ba dan haka commission din su za su dauki idan aka je a wannan kuɗin da ka sa suka ce sun ƙara zero ya zama 50,000 ne ko 5,000 idan aka samu riba to za su kwashe riba ta su gurguru kai kuma su danyen mata idan kuma ba a samu riba ba an faɗi kai ne ka faɗi su wasu faɗi ba domin kuɗinka ne suka zamo cewa suka tafi da haka a nan gurin ka zamo cewa ka shiga wani abu na caca da abin da ya shafa ka to shine abin da na faɗa na biyu kan cewa akwai caca a ciki domin ya zamo kayi ka taimaka musu wajen caca da kuma abin da yake shafi wato abin da yake shafi wato ta'awun ala al-ithmi wal udwan sannan abu na gaba akwai kuma cin kuɗin mutane babu gairi babu dalili a cikin abin da yake shafi wato wannan tsarin kuɗi na cryptocurrency mutane waɗansu suka sanya dukiyoyinsu sai su zamo cewa a ci wannan tashin zaben da gwaran zaben da kuɗin za su sannan kuma su sauko a wani lokaci in suka tashi suka gwaran zaben wani zai ci kuɗin musamman waɗanda za su fi cin wannan kuɗin su waɗannan kamfanin da suka ƙara maka kuɗi wancan liberation da nake faɗa idan kuɗin suka tashi su za su fi ci su za su fi amfanuwa ba kai ba ne za ka amfana yadda ya kamata su ne zai zamo cewa sun ce sun ƙara maka 45,000 ba wani 45,000 ɗin lamba ce da haka za su zamo cewa su ci kuɗinka ba gaira babu dalili da su kuɗin da aka samu da sunanka nan ce ba gaira babu dalili kai kuma su zamo a ɗanɗan maka wani abu wanda yake bai kai ya ka ba shi sa wata daga cikin wato manyan masana wato tattalin arziki na duniya suke cewa shi abin da yake shafi kuɗin bitcoin bubbles ne abu ne kuɗin irin kumfar bitcoin abu zai tashi huhu haka ɗan wani lokaci kuma ya zamo cewa wato ya kwanta sannan har ila yau kuma akwai kasada babba a cikin abin da yake shafi shine algarar a cikin abin da yake shafi bitcoin kasada ce ba kankanuwa ba mutum zai zamo cewa ya zo ya sanya kuɗaɗensa masu yawa shi isa suke ba da shawara ga waɗanda suke shiga musamman irin su forex wanda hukumi abinsa daban da kuma abin da ya shafi shi kanjin kansa wato bitcoin ɗin kansa kada mutum ya shiga tashin farko ya shiga da ƙarfi saboda zai iya zuwa ya je ina tunanin in ta fashe zai samu da yawa sai ya zamo cewa isa kuɗinsa masu yawa kuma daga inda ya je kuɗinsa sauko in suka sauko ba a sa'a ba za su sauko masa a kare don wani ƙwaƙwalwarsa sai ta ɗan tafi ibarar tunanin cewa aka haka kuma in sun tashi sakkowa durgowa suke ba sakkowa suke ba durgowa za su yi ya zamo cewa wato mutum ya fara don haka akwai nau'in garari a cikin ƙwarai da gaske sannan wani abu wanda yake shi ma dai kuɗin suke da shi na matsala ta gaba wanda yake a musulunce za a hana shi ne jahala akwai jahilci jahalar nan wato kamar yadda wato aka faɗa akwai rashin sanin yadda wasu abubuwan suke gudana a cikin abin da yake shafi bitcoin wancan mutumin da ina maimaita muku wanda aka neme shi aka rasa meye shi ne yake ciki gaba ɗaya fa kundin abin yana hannunsa ina faɗa an gane waye shi ne ake ciki wannan abun dubawa ne duk da ya ce ya bar abin gashi nan blockchain zai muku duk abin da zai muku amma ai shi ya shirya abinsa duk wanda yake kuwa ya shirya abinsa ya san mashigarsa ya san mafitarsa ya san menene ne da haka wani abu ne wanda yake wato akwai wannan wata magana da Ibn al-Arab al-Maliki yake cewa qad tafaqat al-umma ala annahu la yajuzu illa bai'u ma'lumin min ma'lumin bi ma'lumin bi ayyi turqi al-ilm wa qad yace ka'idar ciniki shine in za ka yi shi lallai sai wanda yake wato malamai sun haɗa kan cewa in za a ciniki bai ma'lum a sai da abin da aka sani kuma abin da aka sani ɗin min ma'lum daga wanda aka sani in sai wa wani za ka yi to ka san shi domin a cikin tsarin musulunci ina da buƙatar kai ka sani ni isan ka ko da sanin kuwa na ɗabi'a ne yanzu misali idan ka je za ka sai a gurare da yawa waɗanda ake da su za ka sanya kuɗinka sai ka taɓa inji sai injin ya fito maka da lemo ai su kamfanin sun san ka kai ma ka san su domin sun san ne raka sun san abin da za a an gama shirye wannan amma tsarin bitcoin da tsarin abin da ya shafi wannan kato da kato ne wancan katon baka san kowa ne shi sa idan ya zamo in rike maka kuɗi baka da yadda zaka ji da dai suna cewa akwai inda in ka shiga zaka je ka bada report kan cewa an rike ma kuɗi kai ci da taya kaza sai a kawo ma kuɗinka to waye wanda kake kaiwa rahoton walla wanda kake kaiwa rahoton wanda kuke shirye ne ma misali din da an ce kafi da kafi ba san da wanda kuke magana ba da ka rashin sanin wanda kuke magana a cikin musulunci wani abu ne wanda yake wato abun duba kware da gaske dole ne sai an kula da shi bi ma'lumin ma'ana a sayi abin da aka sani yace bi ayi irkil ilm wa ka ilmin ta kowace fuska da aka ilmin zai samu ma'ana sanin wannan mutumin ko wanda zai je ku yi ciniki da abin da ya shafa ka dan haka wannan shi ma abun dubawa ne muhimmi dai a dunkure shine cewa a cikin bitcoin duka wani abu wanda yake na riba da garari ka kada da abin da ya shafi ma algus da shauransu duk da akwai a ciki wanda ya zamo cewa hanyoyi ne wanda musulunci bai yadda cewa mutum ya yi ciniki a kai ba shi yasa aka ce idan zunzurutun bitcoin ne to ci gaba ne ci gaba ne kuma lalle nan gaba da yiwuwar ya zamo cewa duniya a koma amfani da wannan amma wanda gwamnati ta yi da shi amma wannan wanda ake amfani da shi yanzu to gaskiya ba hanya ba ce wacce take wato da mutum zai zamo cewa ya la'a ya yarda ita dari bisa dari da abin da zai zo saboda waɗannan dalilan da waɗannan abubuwan da aka faɗa na garari a ciki wanda musulunci bai yarda da abin da yake zai wani za a cuci wani ko kuma wani faɗa ga wani ba idan mutum yana da bitcoin sai ya zamo cewa wato idan wani yana tambaye to ya zai yi gashi bitcoin din yana son ya rabu da shi ko na zai shafa ka shine na kan faɗi cewa hanya uku ce abin da mutum zai yi na farko ya zamo cewa ka sai da bitcoin din ka sayar da shi ka koma kasuwar ka je ka sayar da shi ka siye shi wani zai iya sayan bitcoin na miliyoyi ko yana da miliyoyi da shauransu shi tunda bitcoin fasashe ne ba jira ake fashe ba da haka to za ka je ka sayar da shi in ka sai da shi abu na ɗaya ke nan abu na biyu sai ka tsaya ka tantance kuɗinka nawa ne ka zuba a ciki ka siye na miliyan goma misali bayan kuma yanzu bitcoin ɗin misali ya kai miliyan 50 saboda haka to sai ka sai da shi 50 ɗin ka zo ka taka kuɗinka miliyan 10 saura miliyan 40 to wannan abu na uku shine miliyan 40 ɗin anan ake gwagwagwa nan imani ne aiki domin wannan tsarin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa in tukum falakum ruqusu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun shine ku dauki ainihin kuɗinku gundarin kuɗinku abu bane Allah ya faɗa haka nan ba da babar sauran abubuwa za a dauka to idan ya zamo cewa da farko ka sayar da shi na biyu ka ɗeba kuɗinka ragowar kuɗin sai ka zo ka irin abin da yake musulunci ya tsara a kuɗin da suke marasa kyau kuɗin rubar irin su abin da musulunci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗi haramtun hulwalil kahi ma'ana kuɗin da za a bayar na bokanci da kuma kuɗin da wata mai zaman kanta za ta karɓa da kuɗaɗen irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su malamai irin Ibn al-Qayyim da shauransu waɗanda suke magana kan yanayin tsarin hukunci suka ce idan kuɗaɗen irin waɗannan na riba ko kuɗaɗe marasa inganci suka zo to abinda ake yi daula ce za ta karɓa daular musulunci sai ya zamo cewa a baitul mali na musulmi ya zamo cewa a sa wannan kuɗaɗe idan an sa su za a dinga yin ayyuka na al'umma titina gyaran kwatoci gyaran waɗansu abubuwa ne da zai zamo cewa al'umma duka su amfana irin wannan abin ake to wannan ba mu da daula tsayayya yanzu ba mu da wato baitul mali muna da bital mali bital man ne in ka riga ka kana tunanin ka kai wa waɗansu gwamnati to bital man lokacin da babu bital man sai bital man to bai kamata mutum ya je ya sa kuɗinsa a bital man ba mutum irin wannan kuɗin sai kai ka tsaya ko ka samu santoci irin waɗannan da sauransu wanda zaka ba su a gaya musu cewa ai wani aiki na al'umma da za su amfana wannan irinsu za a aiwatar in an yi haka wannan shi ne zama cewa mutum ya kuɓuta wasu yi tambaya a kan gado cewa sun gaji irin wannan sai wani yake to wala'alla ma ai wala'alla lokacin da suka gada ɗin ma ba su san ma yadda za su buɗo kuɗin ba na ce ƙaddara ma baban kan ya mutu ya gaya musu cewa ga kuɗin ga komai sun samu kuɗin wannan hanyoyin guda uku za su bi na farko dai su sai da wannan din na biyu kuma su tantance iya kudin mahaifin nasu wanda shi za su gada na uku kuma abin da ya dora kai ba nasu bane na al'umma ne su wani aiki na al'umma wanda yake zai zama cewa kowa ya amfana wani abu wanda yake da muhimmanci a sani babu wata wato ko kace kungiya ko kace hukuma ko kace wato wata wani gungu na malamai waɗanda suke kafaffu sanannu a duniya da suka ce sun yi da Bitcoin ko suka yi da cryptocurrency babu malamai gungunsu mana ana da majami na ilimi mana wato taruwan malamai da hukumomi na ilimi waɗanda suke aka yi shi na ilimi to babu guda ɗaya da take ta da cryptocurrency duk magana wanda suke cewa sun yi da cryptocurrency ɗaiɗaikun wasu malamai ne ko ɗaiɗaikun waɗansu mutane waɗanda suke cewa sun yarda da kirimto da abin da ya shafi musamman su Bitcoin irinsu da haka wannan ma ya kamata a sani cewa a zamanin yanzu ana da hanyoyin da ake bi a tabbatar da hukunce-hukuncen matsaloli matsalar da ta zo wacce na faɗa na wajin irinsu to irin waɗancan hukumomi irinsu misali rabin alamin islami suna da majma'a na fiqhil islami malamai da suke tattarawa da sauransu akwai irin na malaman taki an tattara malaman taki gaba ɗaya an tambaye su suka bada fatawar cewa crypto da Bitcoin irin su haram Palestine an tattara irin su suma suka ce haram abin da ya shafi Indonesia sun tattara suma suka ce haram an tattara na kasa suka ce haram malamai dinna majami gurare daban-daban waɗanda dai suka shafi wannan Azhar sun ce haram a Saudiya malamai sun ce haram duka inda malamai suke gungunsu ko hukumarsu ko ɗaiɗaikunsu musamman manyan malamai sun tabbatar da cewa haramun ne abin da ya shafi cryptocurrency da haka kamar na ce a zamanin yanzu ana la'akari da irin wannan ba a da inda za a yi ijma'i irin na lokacin ba malamai su tattara su gudanar da abu amma ana da damammaki na irin waɗannan majami'in su bara fatawa saboda malamai ne yawancin abin da suke yi ko in ce ma abin da suke yi kafin su bara fatawa din za a tattara masara irin abinda professor Karwe yake cewa ayi za a tattara masara in an tattara masara waɗanda suka shafi wannan abu malamai su zauna masanan nan su go dalla dalla daki daki a koyawa malaman nan a faɗa musu a sanar da su yadda wannan abu ne in zai ɗauki kwanaki ma sai an yi ana ta sanar da su kuma ba mutum da ya suke gaisuwa ba mutane daban-daban su zo su yi bayani duk malamin da bai gane wata kafa ba ya tambaya bayan an kare sai a ce malamai ku ba zama ku je ku yi bincike sai su je su yi bincike su yi bincike su yi bincike sai a ce ku dawo sai a zo a zauna sai a fitar da fatawa abinda suke yi to duk sun kare wannan abin tun daga 2017 suke yi duk sun kare wannan abubuwan sun tabbatar da cewa cryptocurrency Bitcoin da jama'a ta duk gaba ɗayan su haramun ne ba wani wanda ya tabbatar da shi akan haka da haka batun wani ya ce ai a duniya ana yi ai su wani suna yi ai na ga wani yana yi wannan ba shi bane domin a duniya ɗin ƙasashe wasu mutanen muna ganin wanda yake ci riba muna ganin wanda yake cin alhazirma muna ganin wanda yake shan giya shikenan sai a ce dan suwa ne suwa ne suna shan giya ko suna kaza sai ta halaka ba haka bane da haka magana ita ce meye dalili ifi nuna mutum idan tsoron ubangiji sai akan abin da yake wannan shine dan haka malamai kawai na faɗa haka suka tabbatar misali akwai irin su Abdulsattar Abu Gudda wani malami ne daga cikin malamai masana fiqh Abdulsattar Abu Gudda ba Abu Fatah Abu Gudda wani sauta ya rasu wani yana sannan kuma akwai irin su Aliyu Kardagi wanda yake shi ma ya tabbatar yana daga cikin manyan malamai da suka damu da abin da yake shafi tsaka da talan arziki na al'ummar musulmi da duniya da gaba ɗaya irin su ina daga cikin waɗanda suke aiki koma zuwa gare su shi ma ya tabbatar da wannan bayani da wannan magana kan cewa sun haɗu sun tabbatar da cewa wato abin da ya shafi crypto to crypto ɗin kar ya zamo cewa mutum ya zamo cewa ya je izama da shi ko ya shiga abin da yake na haram da abin da ya shafi wannan amma ina raka maimaita abin da yake shafi ƙi naira da irin da ƙi ko ma menene wannan ƙi naira ɗin Najeriya ita ce ta ɗaya a Afirka da ta fara tabbatar da shi ita ce ta shida a duniya da ta zamo cewa wato ta fara yin ƙi kuɗaɗen gari misali sauran wasu za su zo ana cewa Ghana ban ji har yanzu Ghana ko sun taso suka cewa su ma za su zo da sauran abin da ya shafa ka amma dai muhimmi shine idan mutum ya ɗauki ƙi naira zai ga tsarin ƙi naira za ka je ga bankin ka ne in ka je bankin ka za ka ce kana so gashi gashi sai su baka ka ba da BBN ka ba da me saboda tsari ne tsabyan da yake kurin maimakon ga naira ka aljihu to zai zama kana da naira ka na i a cikin wato irin ta gaibu mana irin tana cikin cikin computer da haka wannan shi nakan ce wani lokacin wannan i money din kudin gaibu saboda kudin gaibun ne baka sani ake ciki ba kuma ya zama cewa zai iya girma da kai to wannan haka suke da haka idan da a ce i naira ka za ta bata in ka koma bankin ka bankin ka za su fitar maka da kudin ka yadda suke ko kuma in ka koma abin da yake tsaro central bank za su fitar maka da kudin ka shi ko wancan fa ba yi da central bank kai ne central bank din ka da kai da katu ne guda biyu suke hulɗa da haka ba a san menene yake zuwa to wannan abu ne wanda yake abun kula idan da a ce kuma fatan da muke kenan idan mu cewa bitcoin ya juye da maganar kuɗi ya koma maganar kadara in ya koma kadara ya ɗauki sufofin kadara tsaf to shikenan bitcoin kadara ce wanda ya ga zai iya siyan wannan kadara ya saya amma ba wai kai ka ce ni na ɗauki bitcoin a kadara ba ba wannan zancen ake ba bitcoin a yanda masu ɗaukar suke ɗaukar su kaji coin suka ce saboda haka kuɗi suke magana ba kai ne za ka mai da shi coin ɗin da bakin ka ba domin wani zai iya shan giya ma ya ce ai ruwa na sha irin wannan abin saboda haka wannan duk suna daga cikin abubuwan da yake wato nake ganin cewa ya kamata a ce an sani ina ganin saboda lokaci da kuma la'alla da akwai la'alla tambayoyi ga kuma lokacin sallah ya zo ban san tsarin da ake ba zan tsaya a daidai nan la'alla da tambaye wani lokacin waɗansu abubuwan za su iya taso wani zancen abinda aka faɗa na daidai Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a kai abinda yake kuma na kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana gaba ɗaya abinda yake kuma ya zamo cewa wato ba daidai ba Allah maɗauki sarki shine wanda sai daidai Allah maɗauki sarki da haɗa mu Allah ya saka alheri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Mustafa Allah ubangiji ya saka da kai jama'a kamar yadda muka ji waɗannan jawabai kusan duk wani abu da ya kamata mu saurara malam ya tabo mana kuma gwargwado ya isar da saƙo wanda muke buƙatar mu sani daga cikin abubuwan da malam ya yi mana ishara shine bayanin menene wannan harkar saboda da yawan mu ba mu san menene harkar ba sannan waɗanda suka tsara ko wanda ya tsara yaya bisa wani tsari ne ya gudanar da su kuma menene ake tsammanin za a yi da waɗannan abubuwa sannan daga ƙarshe malam ya kawo mana mahangar addinin musulunci wannan shine alkhairin da yake cikin mutum ya zama yana da fakafukai da yaki mala albani namu Allah ya gafarta mishi ya ta gaya mana cewa duk yadda aka yi mutum ya haɗa wato ilimin addini da na boko sai ka ga abubuwa sun yi armashi to babu shakka kowa yanzu yana da ainihin wato bayani gamsassu a zuciyarsa da haka yanzu kana ala basira akan waɗannan abubuwa na'am akwai masu tambayoyi muna fatan za mu karɓi tambayoyi kamar guda ɗan kaɗan haka sannan kuma daga cikin bakinmu waɗanda za su jefa mana kalmomi daidai to ina ganin za mu fara da bakin namu watakila masu rubuta tambayoyi idan suka yi wato aiko da shi sai mu ainihin karanta su insha Allah za mu fara daga malam Professor Abu 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 Samad insha Allah Allah ya ba mu
su wani bincike a kai har su wayar wa mutane da kai da kowa da akan wannan ina mai bari ciki kuma abu ne biyu shine kuma karshen magarar sa shine wannan cewa da ma'azan mutunci kuma da matsayin mutunci to ciki ana ta magana da za a ce ko an in ba a fa ta irin addini da tara dariya ko idan ku ba ku ba ka za ku da kuma ku kuma za ku sanarci to ka dai ku je ko ba ku ni wanda yayi ne kun gangaci ya san matsayin shi a cikin cikin da haka ina godewa malamin nan da kuma ainihin abin da cibiyar da shi ga wannan abin nan taro cewa Allah ya saka musu da alheri assalamu alaikum
wa alaikum assalam
cewa wasu suna amfani da wayoyi a halin ba a ba da dama ba har an karɓa wayoyin wasu da haka daga ƙarshe in aka tashi waɗanda aka karɓa wayoyin sai su yi karɓa su kuma sauran sai su kiyaye da Allah muna da tsare-tsare da muke gudana a kai a wannan cibiya tamu ba a yarda da waɗannan abubuwan ba Allah ya taimaka har ila yau akwai bayani game da waɗanda suka zo da kayayyaki da aka hana su shiga da shi to su ma ana sanar da su idan an tashi sai su yi su kayan su sha
Shi kuma musulunci a harkar kuɗi ba magana zancen cewa wai dan ni na rasa har ne zai samu ba wannan magana a wajen Ubangiji yanzu mu dauki riba shikenan sai a ce tunda arna suna ta samu riba suna ta yi muwa sai mu shiga yi saboda kullum muna ganin cewa ka a dawo a ce mun zama talaka ko na tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa fa azumi bi harbi yaki ne na musamman da Allah zai yi to shikenan ku bari shikenan shine abin da yake mafi alheri to haka nan abin da yake shafi dan wasu suna shan giya dan wasu suna cin alade dan wasu suna wadan sabuwa suna samun kudi da su wadanda suke marasa kyau ba za mu zo mu ce dole sai mun yi su ni amfani da kwakwalwar mu kirkiro namu manawai shi bitcoin din ba za mu iya zuwa za a iya yin misali mu mun san muna da dinari muna iya yin dinari ko muna iya yin dirhami ko muna duk gashi ai kadar sun fara yi kaba sun fara yi wancan Ali Kardaji ne yake faɗa wa ɗaya daga cikin malamai ina daga cikin waɗanda suke zamo cewa suka ba wa kaɗaɗin shawara aka fara sun fara yi iya su ƙasarsu sun kira wasu ko dina ne ko wani abu haka su ma suna aiwatarwa to da haka ni amfani da kwakwalwarmu don me za mu zauna har yanzu ba za a yi amfani da kwakwalwarmu ba wani lokaci wato wani bayan sansala namu sai mun je sai aka nuna min wasu kujeru cewa ga su na yi duk da raka facilities so da aka sai aka ce kujeru ne ga su aka shigo da su daga cana sai na ce masu injiniyarin kan dan Allah ne suke yi ba za su yi kirma ba za su yi amfani da kwakwalwar su wannan abu menene a ciki a fara yi ko da yana tukar mazaunin mutane a je ana yi ana yi ana nan za a dinga gurje shi har ya zama mai kyau amma sai idan mun cewa sai a shigo da shi daga cana daga canin wani ba musulmi ba ka karfafa wala'alla ma wanda ya shigo da kayan asalinsu shi ma ba musulmi ba ne musulmin ne nan ya samu ɗan jona ya samu wani abu shigo da su kawo su to ina kwakwalen mu suke blockchain ɗin yana nan tunanin yana nan musulmi ne ya soma shi to me yasa musulmi ba za su ci gaba da shi ba to da haka aikinmu ne wannan da za mu tsaya muna cewa aiki kenan sun yi nisa ba mu ko ba mu san da za a yi babu kawarin har yanzu a cikin mu wanda zai iya wannan qur'ani zai sa kawarin ni zama ina nan ba sunnar ta sa kawarin ni zama tana nan ba to me yasa wannan fa da kwarau ne amfanin bofa wanda suke bofa to sai irin wannan ne amfanin sa za a gani rubutu ga su dalibai ta jera wanda suka yi computer science wanda suke yi jeje science menene menene ina ganin nan ga ma za a dinga kirto karanta shi ma yake ko yana da science to me yimi za a yi tunda kamar da fada a koko cryptography amma za duk waɗannan akwai su to amma me yasa sai dole na su tsara ba za mu yi namu tunanin ba babbar matsalar ta mu ce ba ta su ba ce da haka mu ƙarfafi waɗanda suke muke da su yanzu sannan kuma har ila yau mu zamo cewa wato mu yi kokari mu haɓaka ko mu ba wa ɗan uwan mu waɗanda suke da wannan tunani su ma su fara gwada a fara kokarin kwatanta kamar yadda kadar suka yi daura kadar sun yi iya nasu na nan ƙasarsu zuwa wani lokaci suna gwadawa su gani da haka wannan abu ne mai yiwuwa wani yana tambaya kan me bambanci tsakanin crypto trading da kuma forex trading shi forex gaskiyar magana wato shi ma lacca ce mai zaman kanta amma forex haramcinsa ma ya ninninka haramcin crypto trading forex saboda shi yana kunshe muguntan ma a forex shi ne su ciki sosai da kuma albustin da abin da yake shafi gararin da abin da yake shafi komai a cikin forex yake to saboda haka forex ina da matsalarsa kuma ba abu ne wanda ya zamo cewa ya halatta ba shi ma ba malamin da ya halatta forex din malaman musulunci waɗanda suka fahimta saboda ya zamo har ba kuma irin hada-hada ba ce da ake a biro da canji na masu canjin kuɗi da muke da shi wannan shi ma dai kamar na faɗa zaman kansa yake yi kurin da ya yi malamai sun haramta saboda yana tattare shi ma da garari da cuta da wannan liberty da sauran abubuwa waɗanda suke a cikinsa sannan wani yana cewa shin alaƙar ilimin koyon blockchain da matsalar bitcoin ko crypto ga musulmi ina matsayin malam to ɗai ne ba malami ba ne amma dai matsayin na faɗi shi kan cewa blockchain fasaha ce fasahar nan abu ta take za ka iya amfani ta hanya mai kyau za ka iya amfani ta hanya mara kyau ko ki ne ka zuba ruwa kana iya zuba kuma abin da ya kyau mara inganci sannan yana cewa zan yi amfani da ilimin blockchain don yin wasu hada-hadar wanda haka duk wanda za a iya aiwatar ba babu ne wannan cewa wai akwai P2P ko da P2P da ake mutum yana da currency na Nigeria misali a samacin sai kuma wani customer yana son ya shiga wata manhaja ta crypto wallet muhimmin shi ne in dai abin ya hada da crypto din nan to kuma crypto din za a crypto da kai domin za ka taimaka a abin da yake ba shi ke nan ba wannan shi ne kurin a dubura idan na fahimci a tambaya da saboda tambayar da sannan kuma wani yana cewa wai idan mutum yana kasar da take if you are a country that allows the use of crypto to wai is it halal cewa in kana kasar da idan mu sun halatta crypto wai halatta magana shi ne a duniya dai yanzu babu kasar da ta halatta crypto babu wannan wata ta halarta ta fada cikin matsala ina ta ko bahama ce suka halarta ni dan wani lokaci tattalin arziki sai ya rubuje suka dawo suka yi cewa lalle sun kirfta cikin kirku so da haka suka to dan haka babu wata kasa da zaka ce kai ce ta halarta wannan a yanzu dai a sani na ni misali duk kasashe na musulmi to shine kuma koda kasa ta halarta kar ka manta cewa yana tattalafa da waɗannan matsalolin sai wata ƙasa ta ce ta halaka shari'a ta halaka zina ta halaka kaza mutum bare ce tunda na samu kai na ƙasar shi ke nan kuma bare da yi na ɗan gwamba da su wannan haramu sai da kai wani ya ci gaba da cewa wato wai idan ya zamo cewa shi bai amfani da kuɗin ba amma wai kuma wai ya yi trading ya yi cinikayya shine da yau ba cinya ba kafa ba zai zamo cewa abin da yake aka ce haram ne kake yi ko ba ne amfani shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wasu ne yahuda aka ce musu karkuci namun alade da suka tayar suka ce muna da dabara to da aka suka gyara shi suka narka shi suka kaza suke cin kuɗin ba su ci naman alade ba sai suke cin kuɗin mana sai su sai da shi sai su kuɗin to shine manzo Allah ya nuna mana haramci irin wannan wannan cewa wai menene wato mahangar musulunci dangane da tsarin affiliate marketing wanda yake wato kasuwanci na tallar manhaja akan yanar gizo to tallar manhaja in dai har mai saye ya ga cewa kai maka sai ku daidai ta mai ku zama cewa ya siya ya danganta wannan da irin manhaja ce za ka shirya maka ko za ka saya in manhaja ce mai kyau ai kamar wanda za ka je gurinsa ne in manhaja ne ka ce a yi min manhaja ta abin da za ka yi wannan shi an yi magana a kan kimera duk da cewa halarci amma ta ya zamani ta ya zamani ta amfani da ita a aikace sai inda za ka samu shi a kai sai ka je banki za ka kuma samu shi idan kana da ina ji da za mu yi tsayayya in ka zo misali inda ake zuwa an ce farkon pizza aka fara siya da santi shida na bitcoin to shi ke nan kana sai da takalmi kana da abin da ka zan iya tura maka kudin takalmi na siya in kana sai da kula zan iya tura maka kamar yadda masu kirko ɗin suka yi a wasu abubuwa zan iya tura maka wato abin da yake kama a kake da shi sai kuma nake cewa hukuncin yin irin su fiwa book ne kuma ne ban gane wannan kalmar ɗaya ba wannan cewa Allah wato dan Allah ne yake hukunci kuɗin da kasa to ka samu da su ai hakuri na san kuɗin wani mawaki ya ce wai zariya makomin gwari a hakuri na hakuri da ne ni ne na faɗa hakuri da ne ai shi ne da ya rika faɗi ba ne ba amma wani mawaki ne yake faɗa ina san tsata ne ya ce zariya makomin gwari to shi ne na ta kokarin karanta ne kun san ba a Hausa nake ba a makomin to ya ce hukuncin wato ka samu kafidar da aka ci gaba
a kwanci magana yake mutum ne yake kirki da ya samu jari ta wannan hanyar kirkin to shi ne su gaba da samun da wannan jarin nashi ci gaba da kafinci wani daban sun kuwa
shi ne abin da aka faɗa an faɗa hanyoyin da mutum zai bi ya zama cewa ya kuɓuta daga wani bisa duk wani kuɗin haram da ya ɗauki hanyoyin su ne na kuɓuta da aka wannan shi ma mutum sai ya duba ya gani a ciki ya fi wannan hanyoyi ita menene alaka abinda za ka tabbatar da abinda na faɗa ɗaya menene alaka bitcoin da network marketing wannan network marketing shi ma malamai sun haramta shi saboda magana ce ta kurin wani zai ce ka kawo mutum biyar shi ma wani ce ka mutum biyar wancan kuma mutum biyar wancan mutum biyar suna nan suna zuɗa kuɗaɗen ku kurin akwai wani guri da za su abu ko ne wani lokaci can tun wajen sauran wani abu wani alalan ma a wurin mutum aka zo aka yi ta cewa a kawo shi ma ya zo ki shiga aka ce za a ba su ganyen shayi da kaza da kaza kudin su 60,000 alalan ma rike yana tara su wallahi ije ni ba su da yake ni ba su shi suka hada maka suka tara maka ganyen shayi ya ina koma alalan ne sun tashi daga gurin ba shi ke nan duk da kuma shi ne ya zo yana kasallan lalle ku za ka rike alalan ma zan kai ne sai shawara mai kafin ka rike dubu sittin ɗinsa ina yi ta su amma suka zama cewa suka karfi su gudun wannan masu netwoke su guna abu saboda haka shi ma malamai sun haramta shi a zamanance dangane da muna neman reference wato a inda ya zama samu bayaninka a yanar gizo inda ya kuka rubuta suna na Ahmad Mutala Mansur akan Facebook sara kan mutum ya duba shi ne ko kuma mutum ya duba ita makara zai iya dubawa cewa bitcoin tarihinsa amfaninsa matsalolinsa da hukuncin mu'amala da shi a musulunci wani yake cikakke paper tana kan facebook mun ce ya rubuta wannan zai gani sai dai kamar na faɗa akwai ɗan ƙare-ƙare da wasu abubuwa da zai zama cewa ta zama cikakkiyar paper irin ta karatu wani Allah ya buga ta da gaba sannan a ciki kuma hada akwai magana forex din ma ga wanda yake son na rubutu a kan forex da abin da ya shafi ne shi ma shi ne cewa ambata mana wasu daga cikin ina ganin kalolin crypto banda bitcoin ba to banda bitcoin suna da akwai ethereum din ne sannan akwai wato suna nan ne da abin da yake faruwa shi kanta bitcoin din akwai wani bangare na saboda akwai bangaren da yake na chacha wanda suke su da mun da kashi da za su ya maka tasmiyo ke chacha ki su ba su koyi ba chacha ki za ka kira sai kuma wannan da aka yi mutane in guri da kan zabuwa aka ce ku zo haka ku bi shi ba ki kama chacha ci a ciki amma sai aka ce ku amfani su ko dan can da yake na chacha za a gani sirfa chacha ce mutum zai zama cewa shiga bitcoin a duniya yanzu shi ne wanda yake tafi sai kuma nan ethereum din shi ne na biyu da kuma sauran waɗanda suka bi to da shi sai kuma menene blockchain ta biyu blockchain shi ne kundin wato manhaja ce gaba daya wace ke manhaja ce kamar inda aka fada dai blockchain kamar wato bulo ne da aka kukkulle aka kaddara so da aka manhaja ce da aka yi ta musamman wace take wato idan ka gama da nan zaka shiga wannan bangaren zaka shiga wannan bangaren amma a hade yake a duniya mana gaba ɗaya inda aka tsara shi wannan wannan fiya da inda yake shiga tsarin to da wanda yake Najeriya da wanda yake Ghana da wanda yake Saudi da wanda yake America duk kun hada a wannan wato wannan shin din ya hade ku in ka sa kudin ka to zai buke maka ka shiga kamar misalin a ce gida ne kowa da mukullin sa to da in ya zo ya buke to zai shiga kowa da wannan abu wannan dai shine takeice karatun kirki wannan sai muke kama tun shi sai sannan muna cewa muka dade muna mai yanzu na goge application din
amma babba yake su suka dade suna mai da BI
eh
su su goge application din kuma duk da nasu
a cigaba da gashi a gani tunda wal'alla nan gaba a cikin sara amma dai kamar na faɗa wanda wasu mutane ne guda biyu da mace da namiji sai suka zamo fihajin su da za su yi na fahimta fihajin su da za su yi shine cewa su gano wanne ya sa su bitcoin ɗin da jama'a su da shauransu ake wahalar sha'ani a kansu wace hanya za a yi mutane abin ishige su kowa ma ya iya yi solo mining kowa ma ya iya yi shi sa yanzu a wayarka duk wannan magana da muke wani wala'alla za ku cikin kwana uku za ku kai samun kwangala ta ko kwana uku da wani abu ya danganta da sannan su nuna cewa abin yana da sauki kuma su nuna cewa wato ba sai an kashe data da yawa sai sun tsaya da mutum yake ba ba sai mutum ya kashe da yawa abu da yawa da manufarsu dai shine dai cewa abin a shiga wa da al'umma shi ya zamo cewa kowa ya samu shi sa suka zo da shi tsarin fai to da haka wanda ya ga zai cigaba da gashi cigaba da yi ya gani miliyan nawa zai tara dinda za a zamo cewa kudin da ake da su a kan fai ba a da su a aikace a duniyan ce wannan kudin babu ba wanda yake da su a aikace wanda ake tara su a kan fai ana ta gidan su fashe to gaskiya wannan ta fashe din to ba fara ta fashe ba domin wanda suka yi ba su yi shi dan ya fashe ba idan da zai fashe din to tsarin bitcoin za su ba wani wannan tsarin za su wannan kudin abinda ake so an cimma kudin an kowa ma za a iya a keke nan blockchain din ba kowa ma zai iya shiga sa idan ana bukata shi kenan hikima wannan cewa ba ta alheri sai kuma wato yana son karin bayani akan forex to shi ne ya faɗa forex din ka duba akwai forex tarihin sa da wani abu dai kuma da hausa ne ina nan in ka duba amur mutulamun sir za ka iya samu sai kuma wannan ko da aliwa su ko ina ganin shi kenan dai ni ka dai wannan shi ne Allah ya samu da shi
alhamdulillah wannan shi ne balabalan bayanai na ilimi daga nan Jami'ar Karim Salafiya Zaria Birnin Yi muna fatan kana suna saurare saboda haka za a fitar muku da waɗannan bayanai insha Allah na san kun san su ne yan kasuwa da kanku to duk dai suna mai ne ko da bayani daga Zaria za mu saurari direkta insha Allah kafin sannan mu kira daga Kabir Hajjar ya zo ya yi mana jawabi na godiya ga baki da suka zo da kuma malam insha
Allah muna godiya ga Allah subhanahu wataala ji kara mu a wannan masallaci wannan farfar da mai albarka muna godiya ga Professor Ito tun daga Kano domin ilmantar da mu akan wannan mafi muhimmanci sosai daga cikin ni wa alhamdulillah da dai akan wannan lecture da shi na iya tunawa da wannan godiya ga mu ina Jamus lokacin ina karatun PhD na hada wani ɗan Angola shi ya mazo lecture na yana da passport lecture ta cewa akwai wani bawan Allah a ƙasar Turkiya wanda yana buga kuɗi babu kuɗin da baya buga duniya ɗaya dala da pound da euro amma duk wani kuɗin duniya yana bugawa kuma zai buga ma original
sai yanzu da mafakawa a wuri na ce mai hukuncin haka in ya halarta buje ya buga mana kwana kasashen da ce mai wani da ya halarta ba saboda wani da take 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 da alhakin buga kuki kuma shi ba gwamnati ba ne da zai jabar zama ne ba gwamnati ba ne ya ce haramun ne ce ko da ya halarta ni ba zai yi ba da zai zai kana cikin rikici a kasar kun ga wannan kamar yadda malam ya bayani kamar kristo din da kudi ake son a samar ke nan da yake babu gwamnati za ta iya ta kula da shi wanda yake abu da wanda yake za a iya a rusa ya kula da duniya ga baki ɗaya ta kula da zai koma a hannun su tsara mutane ko mutum biyu ko biyu ma sai da yake duniya ga baki ɗaya sannan mukaddara na tara bitcoin dala miliyan ɗari da kuma na gani a cikin akaunti na sai na musu wani kudin kuma ba su iya gada ba su iya gada ko kudin la'a shi amma da ko za su iya ba za su iya gada ko kudin da la'a shi ba wani kudin ya tafi har abada ko da akwai illoli da yawa a kan Allah da suke nuna cewa lallai ba abin yi bane ta fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka shi abin da muke yi sai wata magana da professor Karwo ya faɗa gargaɗin da matukar muhimmanci a rayuwa musamman da muke rayuwa a Najeriya musulman da muke rayuwa a Najeriya wato kusa zai cewa muna rayuwa ne karazini ba mu da wani tsari da muke gudana a kai duk wani tsari da muka tsazo da shi na taimakon ƴan ƙasa sai da kashi 95 na wani tsari na zuwa ne cikin arma ko da ba mu shiga su abin musulmi ne misali abu da farmai ko kusan da shi ne su sai da mu da aka yi gwamnatin tsari da sauransu da abubuwan da aka yi da su an ko korowa da makamantar su an ko korowa galibi a arewa ne aka ce a yi amma wanda suka amfana da shi ba su kai 5,000 na amfani da arna a kudu suka samu a su suke da kuma tuka takkar ba me yasa saboda su zama suke yi su tsaki tun kafin abin a sake a za su zama fara kai a tsaye da mamaye wannan abu amma mu musulmai ba mu da wannan tsarin kare da Allah babban abin da ya dame ni shi ne wannan malamin da suke wancan wannan malamin ya yau kutuban da zai a kan wani malami da ne da zai iya samowa igira a kan wani malami ne kudu ba a kai shi wawaye a cikin ɗalibai da kuma su zo su yi saboda baya ana yaɗawa a fesbuk na ce ai malam wani ai an ci uban shi ai malam wani ya ci uban wani ya kamata mu dawo su ko malam mu sai ina ne kawo da suke mu da shi wallahi ba zai yi ba mu cika bada zama a haka karatu ne ba mu san abin da muke yi ba duk abin da ke faruwa a Najeriya daga kisan da ake yi a arewa da menene duka da wani ya tsara shi ake yi zama aka yi a kan tebur aka tsara kuma ake aiwatar da su daya bayan daya na kuma ganin wani document sunan shi don DAWN Developmental Agenda for Western Nigeria. Da ina da kuma ba san da rashin shi ba, electronic ne haka. Developmental Agenda for Western Nigeria. Sun tsaya su yi tsari da za a ce yau da zai magana da gida ta tarwaje su ya basu da kawunan su. Sun tsara komai tun daga mai ilimin da ya kai farfesa har mai sharar titi sun tsara ya basu rayuwa. Da kwarai da su da komai na su sannan kafin wannan document din akwai document da aka yi tun zamanin Abacha duka sami su na shi ma in ke reform in ke reform amma kun ga arewa na kun ji manya masana arewa manyan malami akwai nan da aka tabbata arewa su ce wallahi babu komai babu ba ma ala babu ma shirin yi ma wa kike babu sai dai iya kan su da ayyan mutunci su yin almajiranci a yi ta shaye shaye ana abubuwa akwai wani professor ne a nake yi ce wani ke ba shi labari ya je kiyan kwaya da matasan isha a can yi ta ce a gaban shi abin ya faru ya ga dukkan magana wani in ya bari ya zo su yi su yi kwaya sai in ya bari ya ce kai wannan ya yi masa wani ba su gara wani a nan gari ya je kiyan kwaya kyoluto da zai sha da bugu ya bari ya ce wannan na ya yi masa wani ya kore shi zai sarrafa ya kuma kuma shi ne ya bari mu tsarin da nake ma yaran mu tsarin da nake ma kawunan ba abin da zai yi da kuma na mahasada muna cin haushin junanmu, wani ya samu kudi muna cin haushin shi, wani ya samu tsaye muna cin haushin shi, wani ya samu muƙami muna cin haushin shi. To wallahi sai mun dawo cikin hankulanmu da lokaci ya kure mana ba. Wancan malami ya taso yana wata hawa yana wata mutane kai a ji a kashe shi, babu da ke faruwa kenan ba. Don haka ya kamata malamai su san abin da suke yi. Da yi nufin malamai, malaman addini da malaman boko musulmi, don larun da kirman Allah da yau za a ce yanzu a Najeriya arewa an fara mai shari'a 100%, wallahi ba za mu iya ba. Malamin da rawaya ta wata magana ya ce an gayyace shi aka yi sadar abu a Amina Kano, yake ji ya ce nan ya ce sashen ɓangaren mata gynecology kenan ko su suna gynecology, ya ce abin takardar sai ya ga likitocin kusan kashi 90% maza ne nan ake karɓar haihuwa. Idan mutum da rabar dama ya san karɓar kwarfin tallan ne sai ya tarbiyyar su kada kwaɗo shi kamar wurin malamin jirewa kitan dai shi ya aka ɓangaren mata kuma a cikin Kano birnin Kano ya zo mana ya muka iya mata ba su ba masu karatu. Yanzu ni aka ce mata ta zai karatu ce a ni usma ba zai karatu ba wani ɗansa ga a libar su da ya dawa to wa su ke sun fi mana karatu wa za su fi mana karatu. Muna matasa lokacin aka yi makabara tsakanin malamai musulmi da malamai kiristoci, ba su lokacin muna matasa sai a je coci a wurin masallaci a makabara an shafa na wasu abuwa makabara an taɓa zuwa masallacin bakin titi na sanda su a yi abuwa na makabara. Wata rana an yi makabara aka kada kiristoci shi fasta da ya ji safin kayan da aka yi sai ya ce babu dabba mutum irin Bahaushe. Yana nufin yana nufin sai musulmi da zai ce Bahaushe, ya ce shi ne zai rufe matar yi tun daga ka har ƙasa ya sa mata zani ya rufe ta gaba ɗaya amma ya kawo ta su yi sa mata hannu a bare shi. Babu da ke faruwa ba kenan. Kuma tun muna yara ana cewa lalura ne har yau lalura na bai kau ba har yau har yau na san tun muna ƙanana ake cewa lalura shekara 40 da suka wuce lalura ne har yau lalura na bai kau ba. Kuma in ai magana da ce mun fi kowa yawa a ƙasar nan kuma da gaske ne kuma mun fi kowa kwakwalwa saboda mun ke hada Qur'ani mu ne za mu samu yaro bai harka Qur'ani ga baki ɗaya yanzu na rubuta shi da ka bai kuskure ba to wannan ne ba zai iya karantawa ba. Ya kamata ni ma kan misali ni ma kan misali idan mun makara ni ma ɗan baya saboda idan ɗan baya sun taso za su ga cewa mun fice su yayin su bai muka yi musu wani tsari muka yi ke sai dai kullum a ce an kawo tsari Allah suka kawo an kawo tsari Allah suka kawo komai aka yi amma za su lura shi. Za ka ina ba da shawara malamai na boko da na addini musulmi a Najeriya su tashi su nema wa musulman kasar nan mustaqbali in ba ka ba future din mu wallahi please abin da muke gani yanzu ba ka komai ba sai ayyuka da suke sun bugula kasi da yake abin da muke kallo yanzu mu je an fito shi ko da nan shi kare mu kai ba ma ba mu je kofar gaya galibin ne fito shi da musulun arnani a cikin birnin Zaria a ɗan mu ba za su karatu ba sai dai mu je mu tsara wata karatu da ke da amfani kuma mun je karatu mu fara da junanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani abubuwan da suka dame mu Allah ya yi mana malaman da suka taru a nan wurin gabaki dai Allah saka musu da alheri dukan su da har tsara kar a ce karatun na boko ne aka tsara farko zuwa na ha karatun gaba sai a ji ne muka zuwa yana domin idan ka je kana kirki ba ka sau kuce abin da kake yi ba kuma mallan ne aka bari ne ya ce ita dai halatta za ka rika na musulmi kai wani aikin kirki ba ka sau kuce shi ba shi ne ba abin da ka ba ba su yi kirki na kai da yawa a nan wurin ba ma baki akwai mutum sun kai dari a nan suna mai kai ni ma da ina mai ne nan da amma cikin ne wazan cikin ga ba da ina yi na fai da na fai cikin ne da wazan to akwai ba fi da yawa to kun ga yanzu mun hukunci me hukunci mutunci akai kar ka rike taba ta da lokaci idan kuma ka asiya akwai lake na san cikin ne bit point suna nan to ka bi hukunci shi sai ka sai da kai shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa da profesa da gani Allah kana sai a daga karshe za mu kira da takdir Abubakar ne Azgar ya zo yi jawabin godiya da malam da sauran al'umma baki daya da suka halarci wannan zama. Kafin sannan akwai wani daga cikin mahalarta da ya yi rijin wani shawara
ya ce maganar da Professor Karwai ya faro da shi cewa akwai buƙatar a kafa lajina mai ƙarfi na al'ummar musulmai domin a share wannan hawaye. Gashi shi ne Professor Abdulrahim shi ma ya kammala da shi, shi ma ya ba da shawara. To ya ce lallai a fara daga yanzu, da haka shawarar shi ne 14 charitable da haka kai da ainihin wato cibiyar da ta gyara hadisi su samar da waɗanda za su fara wannan abin daga wannan matakin. Insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يحكى هو ما لك وانا ما صلاتي ما لمن مولي صورا باكي لأن أنصروا لك ما لك مزاد ما تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوديا أفرقو دك الشيء قال الله wanda cikin sahihi wasa da bai wasa muka samu halin gabatar da wannan wato tattaunawa a cikin jirgiyar wato ababen da muka shirya don gabatarwa ga al'ummar musulmi da nufin ilmantarwa da wayar da kai da kuma sanya wato al'umma akan cewa madadiya a wannan cibiyar ta darar salafiya yana daga cikin mandatinta da ta ɗauka shi ne sama wa da musulmai mafita akan matsaloli da ababen da ke sabuntuwa a rayuwarsu game da rayuwa da addini. Kuma tumalin yana raye yana da cikin abin da muka yi dama gayyato masana don su tattauna akan abubuwan da Allah ya kuwace musu na ilimi don kawo mafita akan matsaloli. Shin irin haka ne muka shirya wannan tattaunawa kuma muka samu halin gaido wannan matsayi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya saka mu shi alkhairi abubuwan da ya karantar da mu a nan. Allah ya ba mu ikon aiki da su da mu da muka saurara kai tsaye da kuma sauran ƴan uwa da suke biye da mu da wanda kuma za su bibiya daga baya. Allah kuma ya shi gida cikin iyalansa da huruminsa yadda ya zo lafiya. Allah kuma ya sa wannan ya zama farkon alaƙar mu da shi. Gaskiya ni ban taɓa ganin shi ba sai a yau, amma na sha karanta rubutunsa kuma na san daga abin da na karanta bai mamaki irin abin da na ci daga bakinsa ba. Haka nan sauran iyayenmu da malamanmu da waɗanda suka taimaka wajen ganin an gabatar da wannan shiri lafiya don Allah ya saka musu alkhairi, musamman jami'an gidan TV na Al-Wan TV da hukumar gudanarwa ta darar salafiya da jami'an tsaro wanda suke kula da wurin da kuma ababen hawan mutane da kuma ku mahalarta waɗanda kuka ba da lokacinku don saurare da kuma amfanuwa da wannan ainihin wato tattaunawa. Kuma ina mana alƙishir da cewa ku ci gaba da bibiyar kafafen sadarwar da muke amfani da su. Insha Allah za mu ci gaba da gayyatar ku don halartar tarurruka da tattaunawa ta ilimi kwatankwacin wannan a gaba insha Allah. Sannan kuma akwai karatuttuka da ake na yau da kullum a wannan cibiya. Kusan kullum akwai darussa da ake yi safe, rana, magariba, asuba, akwai na maza, akwai na mata, akwai na manya, akwai na yara. Kusan ko a wata tabaka kake ta mutane za ka yi samun abin da zai amfane ka. Ina bai wa 'yan uwa shawara da gayyata musamman wanda suke rayuwa a nan kusa da mu cewa su zo mu yi musharaka wajen yaɗa waɗannan ilimomi na addinin musulunci da wayar da kai don al'ummarmu ta samu basira. A ƙarshe ina baiwa 'yan uwa mahalarta hakuri musamman saboda jinkiri da aka samu a ce za a fara karfe 10 amma ba mu samu halin farawa ba sai wajen 11. Wannan ya faru ne saboda wasu matsaloli suka sha kanmu wanda suka fi ƙarfinmu ba don sarrafa ba. Ina godiya ga kowa da kowa da fatan kowa zai koma gida lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya saka da kai. Kai sai idan aka tashi yanzu za a je a shirya za a zo a yi sallah insha Allah. Kamar yadda kuka ji malam ya kika ce da bayanan sa a yanzu a wannan cibiya ta mu ta gare hadisi salafiya ana karantar da al'umma kowane lokaci. Ana karantar da Al-Qur'ani, ana karantar da Sahih al-Bukhari, ana yin Sahih Muslim, ana yin littattafan fiqh, ana yin littattafai na Arabiya, duk wani ilimi da ka sani musamman na addini. Baya da ainihin wato wayar da kan al'umma lokaci da lokaci irin wannan, da haka duk wanda yake son ya yi bayani game da tsare-tsaren karatuttuka da ake gabatarwa akwai jadawali ga aka yi wato manna yana iya gani a waje, kuma masu bibiyar shafukan Darul Hadith ko Albani ta yanar gizo za su ga ana tattara waɗannan jadawali na karatun da ake yi, lokacin da ake yi, wuraren da ake yi, insha Allah. Da fatan ɗan uwa za a zo a yi musharaka na waɗannan alkhairan, ubangiji Allah ya haɗa mu cikin waɗannan alkhairan, kuma Allah ya karɓa mana ya sa ya zama sabbin tsiran duniya da lahira. Dole muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
ورحمة
الله. Thank you.